ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، يقوى مغل التاونا تعوى أونا مسلاتي من البركة لا عثمان بن عفان وليكي فوق الجدا كاب أولنا رانا تابوك قوات محرم شكرا تسبو سياد الدريد وطود أربعين دبيو باي هجرة مالكي صلى الله عليه وسلم وانك جيدي دا أشرين دبيو قوات القدسة وتنسبت ميلادية شكرا تسبو بيو دا أشرين من حد أولنا مسلا شيني دو من قبات الدوانا لكشا هو توقكي وانا دا هو وجه أكسن ياوا تأكيد درسا كان حقو جمع النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أنا مغنى أكن النبي صلى الله عليه وسلم تدك مسلميات أنا مغنى أكن أبن ديكي بجرمة أغريش مغنى أكن ما إجمع الله صلى الله عليه وسلم مغنى سي أكن wani yanki na biyu na wanda mutum sai ya yi shaida da shi kafin ya zama musulmi. Mutumin da ya ce la ilaha illallah sai ya tuka da Muhammadur Rasulullah kafin imaninsa ya tabbata a matsayinsa na musulmi. Imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama imani ne da Allah kamar yadda Al-Qur'ani ya yi bayani. Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya da'a da biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zama da'a gare shi. In manzon sa man yusayyir rasul faqad ata Allah, wanda yi biyayya ga manzo hakika ya yi biyayya ga Allah. Dukkan wanda bai bi tabarkin manzon Allah ba sallallahu alaihi wa sallama to bai dace da shari'a ba. Shiriya kadai tana a tabarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Dukkan wanda ya bi wannan tabarki to shine ya bi hanya ta shiriya. Allah ta'ala ya ce wattabi'u la'allakum tahtadun, kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam dan ku samu shiriya. Allah ta'ala ya ce wa in tuti'uhu tahtadu, in kun bi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam za ku shiriya, za ku kasance a kan tafarki na shari'a. Allah tabaraka wa ta'ala ya kalubalanci waɗanda suke da'awa suke cewa suna san Allah. Sai Allah ya ce da su qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah, in kun ce ko kuna da'awar kuna kaunar Allah to ku biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yuhibbukum Allah, sai Allah ya kaunace ku. Da'a da biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ita take sanya mutum ya zama cikin bayi da zai samu girmamawa da Allah ya ambata a cikin Al-Qur'ani. Yace wa man yuti Allah wa rasula fa ulaika ma'a allazina an'ama Allah alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Wanda yabi manzon Allah ne da'a gare shi zai zama tare da waɗannan manya-manyan bayin Allah. Dukkan wanda bai yi biyayya ga manzon Allah ba sallallahu alaihi wa sallam wuta zai shiga. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce wallahi la yasma'u bi yahudi wala nasrani, babu wani ba yahudi ko ba nasari da zai ji saƙona. Fala yu'minu bi, amma bai imani da ni ba illa dakhala an-nar, face wuta zai shiga ranar alkiyama. Allah ta'ala ya bayyana cewa ya yi alƙawari daga dukkan annabawa da manzanni cewa duk wanda ya kasance yana raye Allah ya ko manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama dole ya biyayya ga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam. Wa idh akhadha Allahu mithaqa an-nabiyyin لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرن. قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إثري؟ قالوا أقررنا. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. كذا من سأل صلى الله عليه وسلم يبدأ في حديثي يأتي لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. والله إذا النبي موسى هنا لا يأيقوني دول سيمون بيايا ني زيدي وان شيني من سأل صلى الله عليه وسلم وان كونتا علامة تشكر كان إيماني domin ya faɗa a cikin hadisi yace la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Dayan ku ba zai zama mai imani ba, cikakken imani, sai na kasance ahabba ilayhi, ni ya fito fiye da ƴaƴansa, fiye da iyayensa, fiye da dukkan mutane, kai fiye da ma kanta, kamar yadda ya gaya wa Umar ibn Khattab Allah ya kara masa yadda, yace la wallazi nafsi biyadihi hatta akuna ahabba ilayka min nafsi. Ya gaya wa Umar lokacin da Umar ya ce ya ma'aikin Allah ba wanda nake kauna a duniya fiye da kai, in ba raina ba, in ba kaina ba, yace ina ai sai ka so ni fiye da kanka ma. Sai yace ya Rasulullah, yace wallahi la anta ahabbu ilayya al'an min nafsi, da naji wannan wallahi yanzu kai na fito fiye da kaina ma. Manzo Allah shine aula bil mu'minina min anfusihi, matsayinsa gane imani ya matsayin kan kamfe imani, matsayinsa ya wuce dukkan matsayi a wajen mai imani. Annabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim, manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama shine wanda dukkan wanda ya saki baki ya faɗi kalma ta cutarwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama la'ananne ne a cikin ayar Al-Qur'ani. Domin Allah ya ce innal ladina yu'minuna Allah wa rasulahu لعنهم الله لأنه ودن شيء سوسن ذا الله دماء في الله يالا أنشف في الدنيا والآخرة أدوني هذا الآخرة وعد لهم عذاب مهينة كما أن كان دم عذاب سولا كذلك. ماذا الله صلى الله عليه وسلم ومتعين سيوتي تلك متعي أو جمع إيمان كان مرتبة جمعي ذا الفرما سمد الله صلى الله عليه وسلم واجبيني تلك إيمان abubuwa da suke faruwa a wannan gari mai albarka, gari na masoya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, abubuwa ne na takaici. A ce ana samun wasu mutane suna sakin baki, suna fatan maganganu, suna shiga hakkin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ala mar'an wa masma'i, a gani da ji na al'umma musulmi wannan abin takaici. Amma alhamdulillah fatanmu shi ne a ɗauki mataki da ya kamata domin tsayar da irin wannan al'amari mummuna, na yadda wasu mutane suka samu wata dama na cewa suna iya fitowa su faɗi magana ta cutarwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan hukunci da aka yanke ga wannan shaki marar rabo na kisa hukunci ne da ya dace da shari'ar musulunci, kuma ya dace a zartar da wannan hukunci. Wannan yana daga cikin makasudi na wannan haduwa. A takaice, dukkan mai imani ya san matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da alfarmasu. To amma wa zakir fa inna dhikra tanfa'u al-mu'minin, za a tunatar, domin tunatarwa tana amfanar mai imani. Shi yasa aka hadu a wannan masallaci mai albarka tare da manya-manyan malamai, jagorori a wannan gari mai albarka, domin su yi tsokaci da jan hankali cewa lallai ya kamata a ɗauki mataki domin tsayar da irin wannan al'amarin mummuna. Karin tsawaita mukaddima wanda zai gabatar mana da jawabi na farko shine ɗan uwa Sheikh Malam Lawa Abubakar, Malam Lawa Abubakar, Malam Lawa Shu'aib. Zai mana tsokaci a kan matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a gun dukkanmu. Sannan za mu kira Malam Yahya, Sheikh Malam Yahya mai mota zai ja hankalinmu ya yi mana tsokaci a kan hukuncin wanda ya taɓa alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Sannan za mu ji daga bakin ɗan uwa wanda yake barista izhar alam kuma ala rahma Allah ya kara masa lafiya
amin
a doka ta kasa ya halatta wani ya shiga haji na al'umman musulmi ya taba wato wanda yake mai daraja da almarma mafi girma a cikin dukkan dan adam me ya matsayin sa a doka ta kasa shin yana da wannan dama ko me ya matsayin dokar kasa dangane da kiyaye alfarma ta aqida da addinin musulmai akwai manyan malamai da suka halarci wannan majalisi mai albarka za su yi lokaci insha Allah ta'ala akwai malam Ibrahim Salim shugaban majalisar malamai ana tare insha Allah ta'ala Sheikh Abdul Wahhab Abdullah Imam Ahlus-Sunna bi al-Sunna da shugaban kungiyar Idala Sheikh Professor Abdullahi Pakistan insha Allah sannan akwai wakilci daga dukkan wannan al'amari ne da ya shafi al'umma ta musulmi kuma ya shafi dukkan musulmi shi yasa za a samu wakilci hatta a sauran bangarori na al'umman musulmi domin nuna cewa suna tare da wannan hukunci da aka yanke kuma suna goyon baya a zantar da shi yasa za a samu bakunci na a Shehu Fatimu Kariballa daga gidan Kadiriyya da Shehu Mekula shugaban chairman na Hizba Bo ta jihar Kano kuma jagora a ɗariƙar Tijjaniya sannan kuma za mu cika da mai masauki limamin wannan masallaci Sheikh Abdullah Usman
الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وديا تاتا فتاك ألا في قوامي قومي من دي قدر هتورمو أو أن مريشي أو أن مسلا شيني البركة شي بيا تيات الدين المسلم شي تأثمان ابن عفوان وشتك كوفر قدن كيا أشكم برنن كانوا da abin da ya kamata a yi na shimfiɗa da gabatarwa daga Ali Yunus Muhammad limamin wannan masallaci ya riga ya gabatar wannan lecture ta mu taken ta shine in ba kai ba nuguri domin dukkanin dan halal ya san muhimmancin wannan lecture kuma ba zai so a ce a yi ta babu shi ba ban ce musulmi ba na ce duk dan halal saboda hatta kafiri in dai yana kan kafircin nasa bisa ga fitra to ya san kimar dukkan mai kima ya san darajar dukkan mai daraja dan mutuntaka kadai ta isa ta nuna maka cewa wane ne manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kafin nassosi na alqur'ani mai girma kafin nassosi na hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam abin da ya zaburar da mu wajen yin wannan lecture abu ne guda biyu abu na farko dan isar da hanzari da sauke nauyi lima ta'izuna qauman illahu muhlikuhum aw mu'adhibuhum azaban shadida qalu ma'dhiratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun kila wani ya ce to dan me za ku tashi hankalinku dan me za ku ce sai kun yi gangami dan me to muna yin wannan ne dan Allah subhanahu wa ta'ala ya zama shaida mala'ikunsa su zama shaida dukkan sauran mu'mine waɗanda suke wannan waje da ma wanda sako zai kai musu su zama shaida akan cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya gani a rayuwarmu da irin wannan abu ya faru ban zura ido ba mun yi iya abin da muke iyawa kuma Allah shi ne shaida abu na biyu dambin umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cikin hadisin Muslim, hadisin Abu Dharr al-Ghifari, hadisin Abu Sa'id al-Khudri, Allah ya kara masa yadda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake mar ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati fa bi lisani fa in lam yastati fa bi qalbihi wa dhalika adhafu al-iman. Duk wanda yaga abin yi a cikin ku to yayi kokari yaga ya canja shi da hannu. Wanda malamai suka ce wannan iko ne na masu iko, magana ce ta masu mulki, magana ce ta wanda Allah subhanahu wataala ya ba su damar zartarwa, su suke canja munkari da hannunsu. Fa in lam yastati wa in kai baka cikin su kuma fa fa bi lisanihi, sai kai da baki. Baki kuwa na malamai ne, su ne masu karanta qala Allahu qala Rasul. Fa in lam yastati, in kuma baka cikin malamai ba, fa bi qalbihi, to ka ki da zuciyarka. Ba zai yi a ce baka cikin masu mulki, baka cikin malamai, kuma baka cikin gaba gari ba. Ta fuskar din abin ki, ba za ka canja da hannu ba, ba za kuma ka ki da ka canja da baki ba, ba za ka ki a zuci ba. Azza Allah ya ce wa zalika adhaful iman, inda zuci shine karshen kurewar imani. Amma kafa da haka a wani hadisi Azza Allah ya ce wa laysa wara'a zalika min al-imani habbatu khardal. Duk wanda za a yi abin da ba daidai ba, bai iya canjawa da hannu ba, bai iya yin magana da baki ba, bai iya kin abin a zuci ba, ya ji ma shi ba ruwansa bai ko in kula amman su nika kauta, to ya sani cewa baya daga cikin masu imani. Batirinsa na imani ya yi total round down, ma'ana ya mutu baki daya. Allah madaukakin sarki ka tsare mu da mutuwar batirin imani a zuci. Kamar yadda Malam Ali Yunus ya faɗa, mu sani matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin addinin musulunci matsayi ɗaya ne ya tsare shi, shine matsayin Allah subhanahu wataala. Shi yasa yadda da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam rukuni ne na imani. Ba za ka taɓa zamowa musulmi ko mumini ba face sai ka yadda da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Duk ayoyin da suke magana akan rukunan imani sun yi magana da akan haka. Kamar fadin Allah, laysa albirra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal-maghrib walakin albirra man amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Kaga rusulihi yana daga cikin rukunin imani, bal ma shine na biyu, domin anan kawai mutlaqul dhikr ne, ba tartibi ake yi ba. A wata ayar Allah yake ya ayyuhal ladina amanu aminu billahi, sai yake wa rasulihi wal kitabil ladhi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladhi anzala min qabl, izwa ashan aya. A hadisin Bukhari da Muslim, hadisin Abdullahi dan Umar, manzo Allah yake buniyal islamu ala qam shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. To da haka dukkanin musulmi ya sani cewa kare annabi kamar kare ɗaya ne daga cikin rukunnan musulunci, wanda ba yadda za a yi musulunci ya tsayu in ba da su ba. Taba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama taba ɗaya ne daga cikin shikashikai da rukunnan musulunci, wanda da an taba su rusa musulunci za a yi. Da haka lakcar ko kuma topic din ko kuma abin da za a yi magana a kansa ba karamin al'amari ba ne. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama babu wanda ya kai matsayinsa a wajen Allah subhanahu wataala. Ubangiji da kansa ya faɗi haka, za mu yi ishara a gurguje saboda lokaci. Allah subhanahu wataala yake cewa da manzonsa, alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak lalle min yalwata kirjanka. Abdullahi dan Abbas yace an yarwata kirjin manzon Allah da musulunci, babu wanda ya fahimci sakon Allah na musulunci kamar sa. Domin Allah ya bada ka'ida, wa may yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lilislam. Sahal ibn Abdullah al-Tusri yace bi nuri risala, Allah ya yarwata kirjin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da hakkin manzanci. Shi yasa ba wani manzo da ya kai kamar sa, da ya dauki sako irin nasa, domin shi risalatuhu alamiya, sakonsa na duk duniya ne baki daya, da mutum da aljan da baki da fari da na kusa da na nesa. Ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaykum jami'an wa ma arsalnaka illa kaffatan lin-nasi bashiran wa nadhira walakin aktharu an-nasi la ya'lamun. Ubangiji cikin wannan sura, suratul sharh, ya kara da cewa wa rafa'na laka dhikra, mun daukaka ambatanka. Allah ya kada ambaton manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a duniya, sayar da babu wanda ya kai ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin halitta. shi yasa Imam Qatada Ibn Da'ama As-Sadusi yake faɗa rafa Allahu ta'ala zikrahu fid dunya wal akhirah, Allah ya daga ambaton manzon Allah a duniya da kuma a lahira. Fa laysa khatibun, ba wani gwanin hudba, wala mutashahhidun, ba wani mai tahiya, wala sahibu salati, ba wani wanda zai salla, illa yaqulu ashhadu an la ilaha illa Allah wa anna muhammadar rasulullah. Din mai salla a duniya sai ya faɗi wannan, din mai hudba a duniya sai ya faɗi wannan, haka nan dukkanin mai tahiya. Amma yake cewa abinda Allah subhanahu wataala yake nufi da wa rafa'na laka dhikrak, yace ja'altu tamama al-imani bi dhikri ma'aka, na sanya cikin imani ya zama ta hanyar a ambace ni a ambace ta. Ba yadda za a yi ya zama mai imani alhalin ya ambaci Allah bai ambaci manzon Allah ba. Innal ladina yuriduna an yufarriqu baina Allahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din wa yuriduna an yattasibu baina dhalika sabilan ula'ika humul kafiruna haqqan. In dai kace Allah kawai banda manzon Allah, to ka sani tantirin kafiri ne kai. Haka nan Ibn Abba ya sake cewa ja'altu ka zikiri faman zakaraka zakarai, na sanya ka ka zamo kai ne tambari da taken ambatona, duk wanda ya ambace ni kamar ya ambace ka kamar ya ambace ni. Hassan Ibn Sabit, Allah madaukakin sarki ya kara maka yadda, mawaki daga cikin mawakan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yake bayyana mana waɗannan ka'idoji da waɗannan saƙonni cikin abiyat nasa na waka. Yace aqarra alayhi lin nubuwwati khatim min allahi mashhudun yaluhu wa yashhadu wa damma li ilahi isman nabiyyi ila ismihi idha qalat al khamsu al mu'adhdhinu ashhadu wa shaqqa lahu min ismihi li yujillahu fadhul arsh mahmudun wa hadha muhammadun nabiyyun atana ba'da yaqin wa fatratin min ar rusul wal awsal fil ardi tubadu wa anzarana naran wa bashara jannatan wa 'allamna al islam fallaha nahmadu wa anta ilahul khalqi rabbi wa khaliqi bidhalika ma umirtu bin nasi ashhadu ta'alayta rabban nasi an qawli man da'a siwaka ilahan anta a'la wa amjadu lakal khalqu wan na'ma'u wal amru kulluhu fa iyyaka nasjud wa iyyaka na'budu. Hasan yake cewa aqarra alayhi lin nubuwwati khatam ko khatim, ubangiji subhanahu wa ta'ala ya haskaka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kambun annabta, shine hatimin annabta wanda Allah subhanahu wataala yayi shi a tsakanin kafadunsa a gadan bayansa. Yace minallahi, wannan al'amari ne na Allah, mashhudun, wanda suka rayu da manzo Allah cikin sahabbai sun gani gani kido, yaluhu me haske wa yashhadu kuma in an nemi a gani da ido ana iya gani. Yace wa damma ilahu man nabi ila ismihi, ubangiji ya gwama sunan annabi da sunansa a waje daya. Idza qalatil khamsul mu'adhdhinu ashhadu, cikin salloli biyar duk lokacin da bai kira sallah zai kira sallah, in yace ashhadu an la ilaha illa Allah yace wa ashhadu anna muhammadar rasulullah wa shaqqa lahu min ismihi li yujillahu, kai da ma Allah yake so ya nuna kambabin al'amarin annabi sai ya tsago masa suna daga sunansa. Fadhul arsh mahmudun, Allah shine abin yabo, wa hadha muhammad, wannan kuma shine shayabo, sallallahu alaihi wasallam. Yace nabiyyun, annabi ne ga wurtacce atana da ya zo mana ba'da ya'sin wa fatratin, bayan sai bi tsammani da kuma yankewar dodo na zuwan annabawa. Ya ahlul kitabi qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum ala fatratin min ar-rusuli an naqulu ma ja'ana min bashirin wala nadhir faqad ja'akum nadhirun wa bashirun wa nadhir wa 'allamana wal awsal fil ardi tubadu. A lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo duniya, gumaka sun cicika ko ina ana musu bauta. Wa anzarana naran, sai zo ya gargade mu wuta. Wa bashara jannatan, yi mana albashir da aljanna. Wa 'allamana al-islam, ya koyar da mu musulunci. Fallaha nahmadu, mun gode wa Allah akan haka. Wa anta ilahul khalqi, Allah kai ne ubangijin halitta. Rabbi wa khaliqi, abun bauta na mahaliccina. Bidhalika ma umirtu fi an-nasi ashhadu, tsawon rayuwata cikin mutane wannan shine shaidawa ta. Ta'alayka rabban nasi an qawli man da'a siwaka, ka girmama ka kambaba ka buwaye ubangijin al'arshi gabaran ambatan dukkan wanda ya kira waninka ilahan a matsayin abun bauta. Anta a'la wa amjadu, Allah kai ne mafi ɗaukaka, kai ne mafi kambaba. Lakal khalqu, halitta ta kace, wan na'ama'u, dukkanin ni'ima ta kace, والامر كله دكا الامر اهل ننك يكي الا له الخلق والامر تبارك الله رب العالمين فإياك وبنجي كي كدي نستهدي مكي نيمان شريكا وإياك نعبد وكما كي كدي مكي بوتتاوى وبنجي سبحانه وتعالى يالنا من أي من ننص صلى الله عليه وآله وسلم تهنير يما صلاة لكم ومرتر ثورا ممنيدا في مطا وبنجي سبحانه وتعالى يكي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما Allah da malaikunsa sune wa manzo Allah salati ya kuwa dan da sai imani kuma su masa salati ku sallama masa Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna matsayin sa ta hanyar sanya ta hanyar rashin ambatan sa da ya unnida dan ya bambanta matsayin sa da sauran annabawa dan ya nuna shi na musamman ne shi ke bantacce ne shi sama yake da kowa kamar yadda alfaza zai ce li taqdisihi fawqa al-khususi mazhiyatun sanadu ilaiha qismatun azaliyatun duk wata daraja da kasan Allah subhanahu wa ta'ala ya bawa wani annabi ko wani manzo ubangiji ya bawa manzon Allah wannan kuma ya dora shi akan haka shi yasa za ka ga dukkan annabawa da manzanni a Qur'ani Allah yakan kira su da ya an gane ko ya adam kun anta wa zawjukal janna ya nuhu qad jadaltana fa asfarta jidalana ya ibrahim ya musa aqbil wa la takaf ya isa inni mutawaffika wa rajiuka ilayhi amma tun daga fatiha zuwa nasu bakin da zaka ga ya muhammad a cikin qur'ani tare da cewa qur'anin nasa ne amma allah da kansa yana jin nauyin yayi masa irin wannan kira sai dai ya kira shi ba tare da ya ba an gane ko wannan yana nuna matsayin ne na manzo allah sallallahu alaihi wasallam a wajen allah kamar da malamai suka faɗa ubangiji dan ya nuna mana matsayin annabi ya sanya sharadin san allah shine bin manzon allah قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم الفاظ ذي سعادتنا مشروطة في اتباعي أرزق مبزي سامو بإنباء ممن ذا الله دوما الله يقول وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين وبيجي يسني بيئيا كمن ذا الله كيف بيئيا كيف الله من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين وبنجي يتي دوان لي أبو منزل الله الله يبي دوان لي يجو يا بايا توبا متوروك فتلسى صلصبا كالي مدف موزا متو متاكي أسانسو فحكا نم الله سبحانه وتعالى يشوفوا بأ الله أبو منزل الله إنكو كدو يا بايا توكو تني الله بايا سنكافرين mana juyawa manzon Allah baya kafirci ne daidai yake da juyawa Allah subhanahu wataala baya Allah subhanahu wataala shi da kansa ya dauki gabarar kare annabi da tare masa fada da an taba manzon Allah kan manzon Allah yake komai Allah ne yake fara lukuje da ruwan aradu da karnaka da faramfatsa akan dukkan wanda ya taba shi sallallahu alaihi wa alihi wasallam shaida akan haka فدن ألا مدعو في تنسركي أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى rana Abu Jahal a garin Makka yace alwashi a dabarsa a gaban yankan zagin sa yace in dai naga Muhammad yana sallah to sai na taka wuyan sa yace in dai naga Muhammad yana sallah sai na taka wuyan sa sai na ci mutuncin sa sai na wulakanta shi duk ya gama wannan cika bakin sai gashi Allah madaukakin sarki ya saukar da aya yana shirin daukan mataki a kansa. Ubangiji ya ce a ra'aytal ladhiya yanha 'abdan idza salla, ba ka ganin wanda yake cin alwashin zai hana bawan mu in yana salla? A ra'ayta in kana 'alal huda, bai da tunanin cewa wannan bawa shine akan shari'a? A ra'ayta in kazzaba wa tawalla, shi kuma baya tunanin shi ya karyata ne ya juya baya ba wai gamsar da shine ba a yi da hujja? Alam ya alam bi anna Allah yara, yana daukar Allah baya kallon sa ne? A ƙarshe Ubangiji subhanahu wataala ya ce kalla la in lam yantahi, a hirɗin sa in bai daina ba la nasfa an bin nasiya, wallahi sai mun kama shi da gashin goshin sa. Nasiyatan kazibatin khati'a, gashin goshi na ƙarya na saban Ubangiji. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wallahi Allah ya sanar da ni da ya zo zai taka wuyan nawa ina sallah, mala'iku ne za su zo su tsuntsunka shi gaba gaba. Nakafatul mala'ikatu irban irban, kaga wannan yake nuna Allah subhanahu wataala shi ke kare annabi. Ubangiji ya faɗa a wata ayar bayan mutanen Makka sun yi wa manzon Allah shagube da habaici kan cewa ku kyale Muhammadu bai da baya, ƴaƴansa mutuwa suke, in ya mutu mun huta. Ubangiji ya ce inna shani aka huwal abtar, lallai mai kin ka shine mai yankakken baya, amma kai ba za ka taba zama mai yankakken baya ba. Domin wa inna laka la ajran ghayru mamnun, kai kan ladan ka har abada ba zai taba karewa ba. A wata ayar cikin suratul hajj Ubangiji ya ci alwashi ya ce man kana yadhunnu an lan yansurahu Allahu fid dunya wal akhirah falyamdud bi sababin ila as-sama thumma liyaqta' falyanzur hal yudhibanna kayduhu ma yaqif, duk wanda yake tsammanin wai Allah ba zai taimaki manzon Allah ba, ba zai bashi tsaro da kariya ba a duniya da a lahira, to sai dai ya mutu da bakin ciki, amma Allah ya riga ya alƙawari zai taimake shi. Inna lanansuru rusulana walladhina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumul ashhad. Abdullahi dan Abu yake ai man kana yadhunnu anna Allah lan yansura Muhammadan, duk wanda yake tsammanin wai Allah ba zai taimaki annabi Muhammad ba, to wannan shine karshen sa, wannan shine takaicin sa. Daka ya dan uwa wannan lakka kololuwar sakon da za ta isar da dukkanin abin da malamanmu za su biyo baya da aiwatarwa shine kare bangare na mutuncin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. Kuma ku sani wallahi thumma tallahi, duk wanda ya taba ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallama kafiri ne ko yana sallah, ba wai bahaushe ba, in akan dala aka yi fansa aka kyankashe shi. Muna faɗar wannan ba ma shakka akan haka, domin wanda ya yi shakka akan wannan magana da nake faɗa to shi ma kafiri ne. Wannan shi ne kaulan wahida, domin da yawan mutane an ce kafiri sukan ɗauki kalmar sai su jefa ta ga waɗansu, ko da fa su a cikinsu ɗin akwai kafircin. Wani yana ganin ya za a ce mutum kafiri alhalin yana sallah, ai kan yayi sallah akwai rukunin da sai ya cika sannan sallar za ta karbu, shine shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Daka da wannan ne ya yan uwa muke yabawa alƙalin da yayi wannan shari'a ta yanke hukunci na kisa ga wanda ya aiwatar da wannan aika-aika. Wannan alƙali ya sauke nauyinsa, Allah ya saka masa da alheri, Allah ya biya masa bukatunsa na alkhairi. Abu na biyu, gwamnati tun daga ta tarayya har ta jiha, amana tana nan a wuyan ku, wallahi 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 Allah sai ya tambaye ku. Muna fatan masu mulkinmu musulmi, ƴaƴan musulmi masu ƙoƙarin kamanta adalci tun daga shugaban ƙasa har gwamnan jihar Kano a yanzu, da su yi ƙoƙari su sauke wannan nauyi, Allah zai taimake su. Allah ya ba ku ikon yin wannan, idan kuka yi da yawa matsalolinmu na Najeriya za su warware. Da yawan matsalolin tsaro yau da suka addabe mu a Najeriya waɗannan abubuwan suke jawo mana. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir. Zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'd alladhi 'amilu la'allahum yarji'un. To sannan a ƙarshe bakin rijiya ba wajen wasan makaho bane. Ina waɗanda suke da awar ƴancin dan adam? Da yawa daga cikinsu jahilai ne, ba su ma san me ƴanci ba. Da yawa daga cikinsu ko da musulmi ne, ba su ma san meye musuluncin ba. Guda ka irin waɗannan muna kiran ku da ku koma ku yi karatu, ku san menene Allah, ku san menene manzon Allah, kuma ku san menene musulunci, ku san wace kalma ce ake iya faɗa, ku san wace ce ba a iya faɗa. Amma wallahi kaburat kalimatan takhruju min afwahihim hiya yaquluna illa kadhiba. Allah bane ya san sarki ya nuna mana gaskiya ba mu ikon banta ya nuna mana karya ba mu ikon nisan da tawa salamu alaikum sallallahu alaihi wa sallama. Duniyar tarihi ta tabbatar da cewa ba a yi wani mutum guda wanda yake da mu'amala irin tasa ba, hatta makiyansa kafirai sun yadda da cewa mutumin kirki. Ka karanta dogon hadisin Hiraqal wanda yake cikin Sahih Bukhari da Sahih Muslim, wanda ake tambayoyi game da Annabi sallallahu alaihi wa sallam yadda Abu Sufyan a lokacin ba shi da abokin gaba sama da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, domin a lokacin bai musulunta ba, amma haka yake fadar kalamai wanda suke na mutunci da girmamawa da dabi'u masu kyau, yana jinginawa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. To duk lokacin da aka ce ga wani ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, sai tunaninka ya kure menene dalili. Annabin dai da Allah madaukakin sarki ya tsarkake shi ta ko'ina, annabin da Allah madaukakin sarki bai yi wani halitta wanda yake kamar ka ba, Allah madaukakin sarki ya tsarkake hankalinsa, domin ya ce ma zalla sahibakum wa ma zaba. Allah madaukakin sarki ya tsarkake harshensa, domin ya ce wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyi. Allah ya tsarkake idonsa, domin ya ce ma kasabal fu'adu ma ra. Allah ya tsarkake zuciyarsa, domin ya ce alam nashra laka sadra. Ga baki dai sai Allah ya tsarkake dabi'unsa, yace wa innaka la'ala khuluqin azim. To da wani dalili mai wannan sifar zaka zage shi? To shi yasa Allah madaukakin sarki ya zamana ya yi mummunan hukunci
wanda hukuncin da yafi kowane hukunci akan wanda ya taba janibin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Idan muka koma cikin tafsir al-Tabari da tafsir na Ibn Abi Hatim, ya rawaito hadisi cewa lokacin da aka tafi yakin Tabuka, hadisin Abdullah ibn Umar, wani daga cikin munafukai ya koma gefe da shi da munafukai ƴan uwansa, yana gulma yana zagin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sauran sahabbai, yana cewa shi dai bai ga kwatankwacin ko misalin waɗannan makarantan ba, yana nufin manzon Allah da sauran sahabbai, ce bai ga wanda ya fi su ƙaryar zance ba, bai ga wanda ya fi su tsoro a fagen daga ba, bai ga wanda ya fi su himmacin abinci ba. Wani daga cikin sahabbai sai ya ji shi, sai ya ce wallahi sai na sanar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Mutumin nan ya garzo ya zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya labarta mai wannan abin da munafiki ya faɗa. Kafin ya zo sai wahayi na Allah ya daga shi. Allah ya ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wala in sa'altahum la yaqulunna inna ma kunna nakhudu wa nal'ab. Ce idan ka zo ka tambaye su ga abin da suka ce, ga abin da suka ce, amma duk lokacin da ka zo gaban ka suka zo gaban ka kace da su ga abin da kuka faɗa, sha za su yi kadai ai wasa muke yi a tsakaninmu domin mu rage wahalar tafiya domin kaza domin kaza. Qultu, ka ba su ansa da cewa abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un, yanzu da Allah da ayoyin Allah da manzon Allah kuka kasance kuna yin izgiri kuna yin wasa, to la ta'tadiru, kada ku ba da wani uzuri. Qad kafartum ba'da imanikum, kun zama kafirai bayan da kun yi imani. Wannan izgiri da kuka yi wa Allah, izgirin da kuka yi wa ayoyin Allah, izgirin da kuka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya tabbatar muku da kalmar kafirci. To idan har wanda ya izgili ga manzon Allah, Allah maɗaukakin sarki ƙarar ya ce babu wani uzuri ko da wasa ko da gangan, kafiri ne, ina ga wanda ya yi abin da yake sama da izgili shi ne kai tsaye zagi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kenan idan a ce akwai abin da yake gaba da kafirci, to wannan shi ne kafir, kafir namijin kafir. Shi kafiri ne kuma ya fi kafirin kafirci. Ya tabbata hadisin Bukhari da Muslim daga Jabir bin Abdullah, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da sahabbai, Malik Ka'ab bin al-Ashraf, wane ne zai mun maganin Ka'ab bin al-Ashraf? Ya ce fa innahu azallahu wa rasula, domin ya cutar da Allah da manzansa. Ka'ab bin al-Ashraf waka ya yi ta zambo, yana yin zambo ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ga al'ummar musulmi da musulunci, yana kuma nuna girman kafirai da kafirci. Al'ada mun san cewa zambo ba zagi ba ne a fili, habaici ne, amma annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce waye zai mun maganinsa? Take Muhammad bin Maslama ya ce ya Rasulallah, a tuhibbu an aqtulahu, so kake in kace shi? Qala na'am, manzon Allah ya ce eh. To wannan na'am sai kika ce hukuncin, so kake in kace shi? Yace eh. Haka kuwa yadda suke zaratan sahabbai guda uku har da shi na hudu suka je suka bi duk hanyoyin da za su bi, suka sare masa kai suka sheke shi. domin wannan shine hukuncin duk wanda ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ya zo a cikin sunan na Abi Dawud da sunan al-Kubra na Baihaqi cewa wata bayahudiya ta kasance tana zagin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai aka samu wani dan kundin bala a cikin musulmi ya lallaba ya shake ta cikin dare ya kashe ta. Gari ya waye aka same ta a mace, hankali ya tashi ya za a je a kashe wannan mai kina. Ya zo ya ce ya Rasulullah ni na kashe ta, tana zagin ka ne tana fadawa kan mutuncinka. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi shiru ce jinin ta hadaru, jinin ta ya zuba a banza, ba diya ba haji. Wannan shine hukuncin wanda ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shi yasa ai malamai suka tabbatar da ijma'in musulmi babu sabani cewa duk wanda ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko yayi wani abu na nakasa ya jingina masa wani nakasa ko ta waya, hukuncin sa a cikin musulunci haddin sa kisa ne. Wannan ijma'i ne na malamai, kamar yadda Ibn al-Mundhir a cikin littafin sa al-Ijma' ya tabbatar da haka. Haka nan Khattabi a cikin Ma'alim as-Sunan ya tabbatar da ijma'in malamai akan duk wanda ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa a kashe shi. An rawaito irin wannan daga Muhammad bin Sahnun. Muhammad bin Sahnun malami ne daga cikin manyan malaman Malikiya, ya rasu a shekara ta 256. Yana daga cikin magharibiyun, daga cikin malaman Malikiya. Har risala ce da shi guda akan wanda ya zagi manzon Allah. Yake cewa duk wanda ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ya kauye darajarsa, hukuncinsa kafiri ne, kuma za a azaba sa a duniya a kashe shi, sannan kuma zai haɗu da azaban Allah ranar alkiyama. Yace wa man shakka fi kufrihi wa azabihi faqad kafara, wanda duk ya kokwantan cewa ba kafiri bane ko kuma yake ganin ba za a kashe shi ba, shi ma ba shi tasa kaula san ya ƙara ta, yace shi ma kafiri. To shi yasa tun a wancan lokaci malamai suka tashi suka yi rubuce-rubuce mai zaman kansa akan abin da ya shafi hukuncin wanda ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qadi Iyas, wanda ya rasu a shekara ta 544 bayan hijira, a katafaren littafinsa na kariya ga manzon Allah Al-Shifa bi Ta'rif Fiqhil Mustafa, wanda ya kawo kismi ne guda hudu, a kismin ƙarshe ya yi magana ne akan hukuncin wanda ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko ya sauya darajarsa. Wannan kismi na ƙarshe shi ne Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah ya ɗauka ya yi sharhinsa, ya kawo dalilai daga Qur'ani da Sunna da ijma'i na malamai akan wanda hukuncin kashe wanda ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin katabaran littafinsa As-Sarimul Maslul ala Shatimur Rasul. Bayan shi akwai Sudiki Ali bin Abdul Qadi As-Sudiki, mahaifin Shihabuddin As-Sudiki, wanda ya tabbata Shafi'iyya Al-Kubra da Al-Wusta da As-Sughra. To mahaifinsa ya yi littafi da ya kira shi da suna As-Saiful Maslul ala Mansabir Rasul. As-Sari, zararren takobi ga yawa jini na wuce kenan akan duk wanda ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shi kuma yace As-Saiful Maslul, shi ma zararren takobi, domin duk suruna abinda littafin ya kunsa shine kashe duk wanda ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Akwai wani malami Ibn Kamaluddin, ana ce masa Basha Al-Hanafi, wanda ya mutu a shekara ta 940 bayan hijira, shi ma ya yi littafi As-Saiful Maslul fi Sabr Rasul sallallahu alaihi wasallam. akwai Muhyiddin Rumi shi ma ba hannabe ne ya mutu a shekara ta 904 bayan hijira yayin littafi As-Saiful Mashhur ala Zindiq wa Shatim Rasul. Akwai Shamsuddin Ibn Tulun malamin Hanafiya ya mutu a shekara ta 953 bayan hijira yayin littafi Rashq As-Siham fi Adla'i mansabban Nabi sallallahu alaihi wasallam, yana nufin ruwan kibbau a haƙar ƙarin duk wanda ya zaki manzon Allah, kawai a bashi dalma da wuce. Ibn Abidin wanda ya rasu a shekara ta 1252 ya yi littafi Tanbihul Wulat wal Hukam ala Ahkam Shatim Khairul Adam. Waɗannan littattafai da ma wanda ban ambata ba da waɗanda aka yi a bayansu, dukkaninsu suna so su tabbatar da cewa wanda duk ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam hukuncinsa shine hukuncin kisa. Saƙonmu in ƙara maimaitawa, lokacin da wannan abu ya faru mutane kashi hudu, uku sun sauke nasu nauyin saura guda ɗaya. Na farko al'umma da suka ji labari suka nuna ɓacin ransu saboda an taɓa wanda ya fi musu komai a rayuwarsu, sun sauke nauyinsu, kuma alhamdulillah ba su ɗauki doka a hannunsu ba. Na biyu, hukumar 'yan sanda da ta yi iya bakin kokari tare da cewa wanda ya laifin nan ya gudu ta je sai da ta kamo shi, aka kamo shi aka gurfanar da shi aka miƙa shi kotu, su ma sun sauke nasu nauyin. Allah ya saka musu da alkhairi. Na uku, sai alƙalin da ya yi wannan hukunci ya sauke nauyinsa domin ya yi aiki da hukuncin Allah min fauki sab'a samawati. To yanzu abin da ya rage shi ne ɓangaren masu hukunci masu zartarwa. Muna yin kyakkyawan zato gare ku cewa ku ma kuna son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a matsayinku na musulmi. To mai girma gwamna, wannan ita ce hidimar musuluncin. Duk wani abu da za a yi ko menene za a yi na hidimar musulunci bai kai kare martaban manzon Allah ba, domin idan aka bar mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya tabu, to an rubuce musuluncin. To ga inda hidimar musulunci take, idan kai wannan hidimar ba a duniya ba, wallahi har a lahira kai ka jima Islam. Amma idan aka samu akasin haka, to ni dai ina tunanin jarrabawa ce, Allah ya jarrabe ka, in ma ka ci jarrabawa in ma ka faɗi, ina yi maka addu'ar Allah ya sa ka ci jarrabawa. Allah ya sa a ci jarrabawa. Sai saƙonmu na ƙarshe ga su 'yan human rights wanda suke tunanin cewa har akwai wani mutumin da yake da right bayan right na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda wallahi wani bai babu duniya ba ta san right ba sai da manzon Allah ya san shi ne ya karantar da duk wani right. Human din ma bai san cewa shi human bane sai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To ɗan human right, kuna ina ba mu ji ku ba lokacin da wannan ya zagi manzon Allah ko annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi da right? sai wannan da yake da rai magana ta san ƙarshe shine a garin nan mun ji wanda ya fito rediyo ya zagi gwamna aka daure shi mun ji wanda ya zagi deputy gwamna aka daure shi mun ji wanda ya zagi ko speaker ko wani rep ko wani ne aka daure shi wannan mu muna goyen bayan irin wannan duk wanda aka take ma haƙƙinsa da sunan siyasa ko aka fito aka ci mutuncinsa yana da right ya je kotu a bi masa haƙƙinsa domin kada a zauna zama na inna rududu to amma ku kula tunanin cewa an zagi gwamna an zagi deputy gwamna an daura mutum wani kuma ya zagi manzon Allah ya zama da hukuncinsa shi ma dauri dan haka a lokacin sayyidina Abubakar akwai wani muhajir bin Abi Umayya gwamna ne na Yamama sai ya zama wannan gwamna na Yamama sai wata mawaƙiya ta zagi Annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin waƙarta sai yasa aka kawo mota ta yi wa manzon Allah zango aka sare hannunta aka cire haƙoranta labari ya je wa sayyidina Abubakar sai na Abubakar ya aiko mar da wasiƙa ya ce da labari ya zo min lokacin da ya zamana za ka yi wannan hukuncin da zan sanar ma da cewa hukuncin duk wanda ya taɓa jalibin manzon Allah ba daidai yake da hukuncin waninsa ba ba a daidai ta haddi na manzon Allah da na waninsa to Allah maɗaukakin sarki ya ba ku ikon sauke nauyi sai Allah ya hada mu a lecture ta gaba assalamu alaikum
kariya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tabbas Allah tabaraka wa ta'ala ya nuna mana kowa muke da shi komai muke da shi to annabi sallallahu alaihi wa sallam yana saman wannan wannan yasa Allah tabaraka wa ta'ala ya lissafa abubuwan da suke da alaka da mu na daga iyaye da ƴan uwa da dukiya da gida da komai yace lalle sai mun fifita su akan sai mun fifita annabi sallallahu alaihi wa sallam akan shi Allah tabaraka wa ta'ala yake kul in kana abaukum wa abnaukum wa ikwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktarastumuha wa tijaratun takshawna kasadaha wa masakin tardawnaha أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين الله يلسى فإياه جنقوا جنجي دوكيا جدا سناء جبريلنا من الشيء مفي في تمن جنق الله صلى الله عليه وسلم أكش القاضي إياه يلسي ونن آية كانت حجة لدليل akan ladin sa mutane kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan Allah ya kwamfashi zuciyar duk wanda ya fifita wadannan abubuwa guda takwas akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga karshe Allah madaukin sarki yayi musu narko yace zaman su har sai Allah ya zo da al'amarin sa alqadi yace sai Allah madaukin sarki kuma ya fassara duk wanda ya fifita waɗannan abubuwa guda takwas akan san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fassara su da cewa wallahu la yahdi al-qawmal fasiqin wannan yana mana kima da daraja ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa wata magana ta Ibn al-Qayyim a cikin littafin Ilahul Waqin ar-Rabb al-Alamin take da burgewa sosai game da annabi sallallahu alaihi wasallam da yana magana akan ayoyi tunda bi cikin Qur'ani ayoyin da suka ce atiullah suka maimaita kalmar atiu sannan suka kawo ar-rasul ayoyi ne guda biyar aya daya tana cikin suratul nisa ya ayyuhal ladina amanu atiullah wa atiur rasul daya tana cikin suratul maida wa atiullah wa atiur rasul wahdahu daya tana cikin suratul nur qul atiullah wa atiur rasul fa in tawallu fa inna ma alayhi ma humila وعليكم ما حملتم ذاتنا في سورة الكتاب وسورة محمد يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم طيب مننا في سورة التقابل وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول لذلك أبنك الشيكة في النجي مكلد وكان نجيريا مكلية لسهبي دل أبو أبو دابيو مكلية كتا أبو دابيو wanda za ta nuna mana yadda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka rika annabi sallallahu alaihi wasallam akwai kisa Abu Sufyan da kuma Zaid ibn al-Jafinna wanda ta Abu Sufyan ta kama kika tafi da shi za ka kashe shi suka ce yanzu za ka so a ce a sake ka a kamun annabi sallallahu alaihi wasallam a kashe shi yadda ai kun dai mota da fadi ai ku fata kashe ni ku sake ni kaya ka soki annabi sallallahu alaihi wasallam to da wannan kayyar ta soke shi wanda ku kashe ni kayyar ba ta soke shi ba shi kanta Abu Sufyan yace wallahi ma ra'aytu ahadan yuhibbu ahadan ka hubbi ashabi Muhammadin Muhammada yace wallahi tunda nake ban taba ganin wani yana son wani ba kamar yadda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke son annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan ita kina cikin littafin al-bidayah wal nihayah haka maka cikinsa je Abu Sufyan da ɗansa Ummu Habiba ya kawo ta ziyara gidan annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya je zai zauna akan wata shimfiɗa sai ta gani sai ji ya ce haka ni kike kyamar in zauna akan wannan shimfiɗar dan na matsayin shimfiɗar ko kuma shimfiɗar ce ba ki a so in zauna dan shafi da matsayi ta ce a'a wannan shimfiɗar masoyin Allah ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai ko makiyin Allah ne shi isa ba zan yadda ka zauna akan wannan shimfiɗa ba kaga ta fifi ta annabi sallallahu alaihi wasallam akan mahaifin ta yi aiki da kullin in kana aba'u idan mun kalli wannan matsala za mu kalli wannan matsala ta fuska guda biyu fuska ta farko ta fuskar fundamental right yana nan a cikin chapter 4 na 1999 constitution wanda ya fara tunda section 33 right to life ya kare da section 45 ko 46 wanda 45 exception ne na sauran fundamental right. A ciki abinda suke magana shi ne suna kakko section 10 su ce ai Nigeria ta flatted ne. Section 10 ya ce ba ita Nigeria ba za ta ɗauki wani system na addini ce amfani da shi ba, da haka ita Nigeria su kalli section 10 to ba ta da addini ba matsala wannan tun da haka suka zaɓa. Amma kuma shi constitution ɗin ya kamata mu fahimci menene constitution. Constitution suna kiransa grand law, ba mu da wata doka da ta wuce constitution. Sun faɗa a section 1 subsection 1 har zuwa subsection 3 sun faɗi cewa duk wata doka ko a ina wannan dokar take in ta cikaro da provision na constitution wannan dokar is null and void, wannan dokar ba daidai ba ce ba za a aiki da ita ba. Sannan dai a cikin wannan subsection ɗin sun faɗi cewa ko shugaban ƙasa dole ne sai ya yi aiki da provision na constitution. To kaga ce nan shugabanninmu dole ne su yi aiki da constitution ko ba su da dokar da constitution. Sannan section 4 na 1999 constitution ya ba wa ‘yan majalisu dama su yi doka. A ƙarƙashin wannan dokar ‘yan majalisar Kano suka samu dama suka yi Kano State Sharia Penal Code wanda a cikin section na 382 a nan laifin wannan bawan Allah yake. Sannan 382b a nan punishment ɗin sai yake. Muna gane ha? To idan mun kalli fundamental right, su masu magana akan fundamental right kowa yana da right. Constitution ya ba kowane ɗan ƙasa right, kai ba ma constitution ba, universal declaration. Akwai issue na fundamental right a ciki da exception. Haka African Charter of Human Rights akwai provision na fundamental right da kuma exception. Kuma exception ɗin sai zama dama copy da copy ne abinda ke cikin Universal Declaration of Human Rights wanda wannan ya shafi duniya gaba ɗaya, African Charter of Human Rights wannan ya shafi Africa baki ɗaya, sannan kuma da 1999 constitution. To dukansu constitution a section 38 ya ba kowa right da ya addini. A constitution ba a takurawa addini, a ce dole sai kayi addini kaza kamar yadda a musulunci Allah ya ce la ikraha fi ddini. To amma dole ne kuma ka cewa mutane addini, domin section 45 na 1999 constitution ya yi bayanin cewa duk wanda ya zo yi wani abu da zai taɓa public safety, public morality, right of others, to za a yi breaching constitutional rights, ma'ana za a talwantar da rights da yake ciki a cikin constitution. Bari mana misali, wani sai ya zo ya kashe wani, kaga wanda ya kashe yana da right under fundamental right a section 33 cewa kar wanda ya taɓa mai rayuwarsa. Sai ga wani ya zo ya kashe shi, shi ma wannan wanda ya ci kan constitution ya ba shi fundamental right cewa kar kowa ya taɓa mata rayuwarsa. Amma shi jininsa ya halatta a constitution, dalili shi ne ya kashe wani, kaga ya taɓa right of father, da haka shi ma za a breach right ɗinsa. Da haka masu magana kuma right ya kamata su fahimci cewa wannan bawan Allah, annabin da muke ji da shi, annabin da muke ƙaunarsa, annabin da mun karanta ayoyi, annabin nan shi ne addininmu ka so kam yake a wajensa, wanda constitution ya ba mu right a section 38. Don malamin ke cewa abu uku in kai da ɗaya baka yadda da ɗaya ba, ɗaya biyu ba. Wa aqimu salata wa atu zakka, kace na yadda da sallah ban yadda zakka ba, to sallah kuma baki ba. Kai mutun zakka baka yadda da ita ba, kuma kace ka yadda da sallah. Sannan wa aqimu Allah wa aqimu ar-rasul, kace eh to zan yi wa Allah da'a amma ba ruwa na da manzon Allah, to bai ba. Sannan imani fa aminu billahi wa rasuli, ku yi imani da Allah, ku yi imani da manzon Allah. To sun zo sun taba mana annabi sallama wanda shine addinin mu kaso kan. To da haka dole a yi applying section 45 akan wannan bawan Allah, domin ya yi breach right of others. Duk munan an taɓa rayu sun mummune others, kaga shi ma dole a taba right din sa under section 45 na 1999 constitution. Muna gane ha? To sannan akwai statutory provision doka ce ta Kano. Doka ta Kano cewa suna kiran laifin da yi blasphemy. In ka ce blasphemy ya hada zagi, ya hada cin mutunci, ya hada kaza. Shi ta ayar da malam ya haya ja mana a ƙarƙashin ta Abdulrahman ibn Nafir sirri ya faɗi wata magana. Wala in sa'altum la yaquluna innama kunna naqulu wala al'ab wal abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tabiru kad kafartum ba'da imanikum. Sai yake cewa izgilanci ba zai kai zagi ba. Zagi yana daga cikin babban izgilanci, dan haka yin wannan kadai ya fitar da shi daga addini. To ya faɗa ta hanyar WhatsApp, ya faɗa maganganu game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Idan aka zo provision na law ba mu duba wannan section 382 na Kano state sharia final code, ya fito categorically clear, ya yi bayani cewa duk wanda ya taɓa manzon Allah ya ci mutuncinsa ko ya sauke shi, abinda za a yi wannan mutumin shi ne a kashe shi ta hanyar rataya. Me yasa ya zama ta hanyar rataya? Saboda duk kisa a Najeriya ana zartar da shi ne ta hanyar rataya. Haka CPC provision ne a cikin CPC, haka kuma provision ne a cikin CPA cewa an yanke mutum hukuncin kisa to za a yi ne ta hanyar rataya. Wannan dokar Najeriya ce. Bayan dokar Najeriya ce akwai exception, shi ne mutum biyu, mace mai ciki da yaro karami, wanda bayanin shi na cikin dokokin Najeriya. Amma duk wanda ya yi wannan, kaga wannan shi ba yaro bane karami ko ba mace bane, da haka sai aka yanke masa hukunci da hukuncin Najeriya. Amma ya yi daidai ta wata hanya da me? Ya yi daidai ta wata hanya da hukuncin da yake a cikin littafinmu, ko da provision din bai zama iri ɗaya ba. To kaga a addinance hukuncinsa a kashe shi, a Najeriyance hukuncinsa a kashe shi. Kuma issue na fundamental right, ai sun san cewa duk wani wanda yake Najeriya ba ma musulmi ba. Ka ɗauki irin 'yan boko akida ko 'yan jami'ar nan da suke ganin cewa su dole sai an sassauta al'amura na addini, ko kafiri ya san cewa in aka zagi Annabi sallallahu alaihi wasallam ko aka ci mutuncinsa an taɓa dukkan al'ummar musulmi. Kaga an taɓa mana addini section 38 na fundamental right. Su ɗan ƙungiyar ɗan ƙungiyar human right, mu me yasa ba su fito sun kare mana haƙƙinmu na an zagi Annabin mu bane? Me yasa ba yi wannan ba? In ba ku yi wannan ba kuna ɗabi'ar munafunci. بشير المنافقين بأن لهم عذابا أليما. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أي يبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. سألناك من يدمان النهاية يبقى دا أسيس نسان الدين مثلا أخوي إلا في بوكو كوي سيكا روكا كراتي بوكو ونكس كني amma hatta fundamental right da suke fada sun kofe shi ne daga shari'ar musulunci. Mu ne wa Allah godiya da Allah ya sa muka karatun Qur'ani, muka karatun hadisi. In ma ga wannan right a cikin constitution, sai mu tuno aya ko hadisi a cikin kalmomin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan right. Ya faɗa. To da kin san mun gane hukunci. Illa iyaka ni ma kiran da zai. Kira na farko su yan fundamental right da suke ganinmu da asuwaki da gemu da ɗage wando da karatun Qur'ani. To sani mu fiffike biyu gare mu, bayan mun yi bokon tare da su kuma ba kun mutum jarabawa suka yi ba. Dan duk wanda ya gani a kan kujerar nan da sauran da ke cikin ku duka 'yan boko ne, masu digiri nawa ne a cikinmu, masu PhD professors nawa ne da mu. To sannan kuma akwai ilimi na addini. Yanzu Allah mai ido biyu sai ya tsaya mai ido ɗaya ya gaji shi ɗayan ma dishi dishi. Sannan abu na biyu gwamnati, yan kuma ya kamata su kalli matsalar gwamnati, ba mai cin kowace irin gwamnati, amma mu fahimci cewa wannan bawan Allah da aka yanke hukunci yana da right da zai appeal. In yayi appeal, gwamnati ba da damar ta sa hannu a kashe shi har sai an gama wannan appeal din har zuwa Supreme Court. Amma kar mu damu, a Supreme Court an samu cewa na Abdullahi Kalla against the case wanda aka yi shi a 2007, wanda Supreme Court ta yi amfani da wadansu provision na a cikin da wadansu maganganu a cikin Muktasar, an bambanta ba da littafin Bidayatul Mujtahidi wa Nihayatul Muqtasid, sun tabbatar da hukuncin kisa akan duk wanda ya zagi Annabi sallallahu alaihi wasallam ko ya tabbatar da shi. Da ko yayi appeal din, yayi appeal din, akwai judicial precedent a can, an taɓa yin hukuncin in Allah da za a tabbatar da shi a kansa. To idan yayi appeal kaga akwai wannan. Sannan Nabi mu gane akwai wanda suke kira prerogative of mercy, dama ce da aka ba shi gaban ƙasa, aka ba wa gwamna akan wanda aka yanke mai hukuncin kisa. Za ta yi abu uku. Na farko, za ta yaje mai, za ta iya mai da abin daga kisa zuwa life imprisonment. Sannan za su iya mai da abin daga kisa zuwa waɗansu watanni. To anan muke kiran gwamnati, shugaban ƙasa musulmi ne, sunan Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce. Sannan gwamnan Kano alhamdulillah daga cikin sunansa shi ne Khadimul Islam. Na taɓa kallon wani bidiyo ma ya ce sunansa Alaramma wani Yahuda. Wani Yahuda ya tunkuro ya ce an ƙara ma kai ma an naɗa ka zama gwani, ya ce sunana Alaramma gwani Abdullahi. Allah ya sa ya zama Alaramma gwani Abdullahi. Amma abinda muke cewa shi ne, akwai dukkan dama da in mutumin nan bai yi appeal ba, ko kuma ya yi appeal ɗin har ƙarshe an zartar masa da hukunci, da kuma ba a zartar da hukuncin kisa sai gwamna ya yi consenting. Gwamna kuma yana da advisory committee na advisory council ta hanyar attorney general, wanda ake tura musu waɗannan abubuwan su ba wa gwamna shawara. Wannan advisory committee ɗin, ku ji tsoron Allah, ku bayar da shawara ta gaskiya, domin yanzu malam ya gaya mana ɓangarorin da sun sauke nauyin su. Sauran ku advisory committee da attorney general da kuma gwamna. Sannan zan yi wata magana ta ƙarshe. Wannan dokar ta Kano State Shari'a Penal Code an samar da ita ne a 2000, zamanin tsohon gwamna Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso. Allah ya saka mata da alkhairi da shi idan majalisarsa. Wannan doka abu ne mai kyau. To don haka kaga shi bai da title na Khadimul Islam. To don haka idan aka zo dama ta zo hannunka, mun fi sa rai, saboda kai Khadimul Islam ne, Alaramma ne, gwani ne, ka ga ta dauki shi. Idan kai mana wannan kamar yadda malam ya haya faɗa, lalle za ka gama gwani Alaramma Abdullahi Umar Gandu da a gidan duniya, ka zama gwani Alaramma Abdullahi Umar Gandu da a gidan alkiyama. Kuma muna roƙon Allah, in kai mana wannan, muna roƙon Allah ya sa aljanna muku Makka. Allah ya taimake ka a cikin mulkinka. Allah ya sa mulkinka ya zama hanyar shigarka aljanna. Amma dai muna jiran wannan al'amari, muna jiran mu ga an zartar da wannan hukunci. Wa subhanaka allahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. wato Allah kika babu wani bayani da mutum zai yi bayan bayanin waɗannan ƴan uwanmu da suka yi magana. Amma kawai abin da yake muhimmi shi ne jahilci da kuma a ƙyale karantarwa sahihiya da kuma rashin cikakkiyar tarbiyya su ne suka jefa wannan cikin wannan halin da shi. Da haka kamar yadda duk mai hankali ya sani, shugaba sahihi shi ne wanda yake hango musiba kafin ta zo, amma wannansa sai ta zo ke ganin. Don haka kira ya kamata sufaye da ahlus sunna da ƴan salafiyya da ƴan independent wajibi ne mu tashi tsaye mu karantar da addini da wani sabon salo wanda zai zama da cewa ya bayar da cikakkiyar wayewa da wartsakewa da fahimta. Kuma wannan ba zai yiwu ba sai mutane sun yi ƙoƙari sun karanta zamani sun karanta waƙiƙi kamar yadda barista ya zai magana, domin yaƙi wanda yake tinkarar musulmi ba abu ne mai sauƙi ba, ba kuma abu ne wanda kabbara za ta magana su ba, abu ne wanda yake hankali da ilimi. Kamar yadda hadisin Tirmidhi yake cewa abubuwa miyagu irin waɗannan za su zo amma ba maganinsu kamar ilimi mai faɗi da kuma hankali mai zurfi. Da haka wajibi ne mu sani cewa canjin rayuwa da take canzawa to babu mummunan canji kamar ne, kuma canjin da zai biyo bayan corona wani canji ne da mai hankali ne kawai zai ji zafinsa. Da haka wajibi ne mu sani muna buƙatar hankali cikakke da kuma ilimi mai faɗi. Sannan kuma ko muna so ko ba mu so sai ya zama na cewa mun yi siyasa sahihi, ko muna so ko ba mu so. Su matsorata da makwaɗaita da mabukata ba su san martabar kansu ba tukuna. Kamar yadda mutum ya zagi Najeriya ko ana taken Najeriya yake tashi ko kuma iyakar tutar Najeriya, wannan zunubi ya yi babba. Don haka ashe kenan lallai mu sani cewa ita martaba, idan baka san martabar kanka ba ba za ka iya sanin martabar kowa ba. Kuma babu abin tausayi irin halin da mu musulmi muke ciki da ba mu da wata kalma da ta isa a duniya, babu ita. Ba wani musulmi ko wata ƙasar Larabawa ko wata ƙasar musulmi ko Afirka da ta isa ta ce kanzil ko ta ɗaga ɗan yatsa, babu ita. To tunda ku haka ne to ya raba ta canza sai kiɗa ya canza. Salamu alaikum.
wakili na shafi wa mula shine a dawa ce an dogi da dawa ce da insha Allah kalma cikin shiya a kuma da buri ne mun san da ya duka da mu da ya na ta kiriya ka insha Allah ta kira wa kuma ba ko da shi ko shi
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على الفاتح الخاتم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم أنواع السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إن أظننا أمد لن أبو بيو أيا حكومة حزبة بيو تريكة تجانية نفرقو kamar yadda masu jawabi na gaba suka dan shago kamar da malaha ya nake jin shi ya ambata gungun ɗan uwa musulmi sun yi zanga-zanga a garin nan kuma sun je hukumar shirma inda suka kawo korafi an yi batanci ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kuma gari ya yi shiru muka kuma yi musu bayanin cewa gari bai yi shiru ba zanga-zangar da suka yi da inda suka zo to takaicin da suke ji a cikin ransu to in bai zo ba to bai gaza waɗanda suka zo gun zanga-zanga kawo ƙarawa da takaicin ba tunda ma'aiki al'amari ne wanda yake muttafaqun alaihi muka karɓi amana muka ce daga nan kowa ya tafi gidansu kuma wannan al'amari an karɓe shi bisa amana kuma za a tabbatar amana sai a yi bayan na gama jawabi mai girma commander general Ibn Sina ya yi jawabi sannan wakilin shugaban yan sanda wanda yake OCSIB Tambay wanda yanzu an masa canji ya koma Lagos muka haɗu muka yi wannan alƙawari kuma muka sallame su suka bada lamba goyi kuma alhamdulillah kamar yadda shi ma wannan haya ambata yan sanda sun yi aiki ja domin an kawo mutumin nan a ƙauye ƙauyen can wani lungu a Jigawa amma kuma haka aka bi shi ya koma can ya koma can ya ɓuye can amma sai da aka zo da shi ba a yayata an yi hayaniya ba kuma sannan aka kai shi gaban alƙali alƙali ma ba a bari an yi hayaniya ba aka kai shi gidan gyaran hali sai kuma corona ta shigo to sai abu ya kwanta corona tana lafawa sai shi ma aka lafko shi sai aka gabatar da shi kuma sannan aka yi masa abin da ya cancance shi mai laifi na biyu ni na kamo shi da hannuna wanda shi kuma Allah ya zaga da kalmar ashar karara mafi yawanci rana ɗaya ce musu hukunci amma an fi yin hukuncin wancan fiye da hukuncin wannan wanda shi kuma an masa ɗauri na bai gaza shekara goma ba saboda shekarunsa ma ba su kai 18 cikin ba to alhamdulillah wannan gudunmawa da dukkan mu'mini suka haɗu suka bayar kuma har aka zo ga wannan matsayi wato ya zama kamar wato beki ne na imaninmu gabaki ɗaya shi wannan hukunci da wannan hukunci ba a yi shi ba da kowannenmu yana da alamar tambaya a imaninsa da aka taɓa ma'aiki mai kai amma yanzu wannan hukuncin ya kwace mu gabaki ɗaya abu na biyu shi wannan wanda ya yi wannan katobara babba domin da dama ma so cewa ake ya yi batanci ga ma'aiki to ai ba ma batanci ne ba ka cokab ya ɗauki ma'aikin ya fidda shi a musulunci kalmomin ba za su maimaitu ba to kuma alhamdulillah ran da ya yi wannan an gani a clip an gani a social media mutane an fusata imani ya motsa kuma gidansu ma a lungun sharifai aka rushe shi aka babballe shi aka masa daga-daga mun kira ubansa a hukumar hizba ka yadda da abinda danka yake yace ƴaƴansa 40 shi kadai ne zakka kuma bai yadda da abinda yake ba kuma baya goyon bayansa za ka iya faɗar wannan abin a rediyo yace zai iya faɗa kuma ya kawo masa ɗan jarida ya faɗa ya la'anci ɗan nan abu na biyu wanda yake da alaƙa da wannan shi wannan wanda ya ta'addancin nan yana jingina kansa ga ɗariƙar Tijjaniya, yana ganin wannan abin da yake yi ma kamar wani ɓangare ne a ɗariƙar Tijjaniya. Hakikanin gaskiya wannan ba ɗariƙar Tijjaniya ba ne, kuma babu wani babba ko ƙarami a Tijjaniya, ba ka da layi ko littafi wanda yake a Tijjaniya a yi wannan. Zindiƙi ne, fasiki ne, kafiri ne, tantiri ne, ɗan tinja-tinja ne ba abin da ya haɗa shi da ɗariƙar Tijjaniya, ba kuma kansa farko ba. Tun Shekul Islam Sheikh Ibrahim Iyas rahimahullah da ransa aka fara irin wa'annan kiskanci, kuma da ransa ya rubuto wasiƙa daga Kaula, Sheikh Abdul Fatah Yarwa ya yi wani littafi da ake ce masa Majmu'ur Rasa'il, a ciki ya rawaito wannan wasiƙa ta Shekul Islam Sheikh Ibrahim Iyas rahimahullah. Ya ce duk wanda yake mabiyina ko wanda ya jingina kai da ni kuma yana haike wa shari'a, to wannan ni na yi bara'a da shi, ba ni ba shi, ba ni ba shi. Allah ka shaida, mumine ku shaida, ba ni ba shi. Kamar mutum ne ya jingina da ahalin sunna kuma ya shiga boko haram. To kaga ai an san Muhammad Yusuf haka suke da Malam Jafar, Allah ya ji kansa, amma a ƙarshe sai aka yaya, sai aka yi hannun riga. To yanzu abinda Muhammad Yusuf ya yi yana kan Malam Jafar? Sai Malam Jafar ya bar ranta da shi, sun yi hannun riga da shi. A kowace tafiya kuma akwai shaidanu, akwai ƴan iska, kamar yadda ake samu a cikin ƴan sanda wani ya ɗauki makamin da aka ce ya kare mu kuma ya je ya fashe da shi. To waɗannan baragurbu ne kuma miyagu ne, mun bar ranta da su ba mu ba su. Kuma alhamdulillahi dukkan waɗanda suka yi aiki har da zuwa kisan nan, idan ka bi su siriyan-siriyan za ka gan su dukkaninsu masu riƙo da ɗariƙar Tijjaniya ne, hatta shi alƙalin. To wannan ya nuna cewa wato babu mafaka, babu maɓoya, babu dangantaka da wani zai zo da wani zindiƙanci kuma sannan ya samu mafaka a cikinmu. Kuma kazalika wannan zama da wannan majalisi yana nuna ittifaqiyyar da aka yi kan Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ba ma wanda yake musulmi a hukuncinsa da ake faɗa ba. Abinda mai lauri yake faɗa ne muku sarki cewa in ma kafiri ne ya saki baki ga annabi za a duba a gani limabihi kafara ne aw li ghairi ma bihi kafara. Idan muka misali kafiri ya ce ni ban yanda ma'aiki ma'aiki bane, ni ban yanda shi manzon Allah bane, wannan ai dama shi ne mai da shi kafirin ko? Amma idan kuma ya faɗi wani abu ba abinda ya mai da shi kafirin ba, wani rashin mutunci ne ya tsaba madararsa, to shi ma kanka ai hauni zai hau kansa, domin ba za a lamince a zauna ana taɓa mutuncin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ba. Wato wannan al'amari kamar da aka yi kira ƴan sanda, hukumar hizba, alƙalai sun yi nasu. Proses da lauya ya faɗa na matakai da za a bi, to shi muke jira, domin ban san wani musulmi ni ban taɓa ji ba, ban taɓa gani ba, ban taɓa karantawa wanda ake alƙawarin zaman lafiya da shi matuƙar ana zagin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ko akwai. To saboda haka kamar yadda kuma aka sake faɗa ɗaru cewa kowa kada ya ɗauki doka a hannu, to kuma musulmi mun yi bayyana ba mu ɗauki dokan nan a hannu ba, ko mun ba da dama kuma hukumomi abu ya leko an nuna mana ƙarara. To mun ji an ce akwai wata wasiƙa daga America, mun ji an ce akwai wata wasiƙa daga ƴancin ɗan adam. Wato ɗan ka kalli ƙwaƙwalwarsu kamar kan majina, sun fi damuwa a ce wai an yi fyaɗe an yi dandaka, a kuna kallonsu. Wato ba su ma gane bambancin nauyin zunubi da nauyin girma da irin musibin da za su afko al'umma a irin sakin baki irin wannan. Saboda haka korona tana nan matuƙar ana zagin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam, talauci yana nan matuƙar ana zagin baki ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam, annoba kowace irin musiba kai Boko Haram tana nan, bandit suna nan, kidnapping yana nan, abin ma da ba mu san shi ba shi ma yana nan, yana tafi matuƙar a rayuwarmu ana sakin baki ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam, kuma sannan ba abin da ya biyo baya. Ma'aiki sallallahu alaihi wasallam cewa al-hajjul baqima fil ardi khairun min an tumtara 40 yawman, a tsaye da haji kwaɗe a bayan ƙasa albarkar da za a samu a ƙasar ya fi a yi ruwan kwana 40. Saboda haka muna ƙara jaddada cewa wannan goyon bayanmu ga wannan hukunci yana nan daram, muna kuma ƙara barrantar da ɗariƙar tijjaniya da ƴan tijjaniya ga baki ɗaya bima halal suka haƙu mita abinda wawaye suka aikata a ciki ba mu ba hannunmu ba cikin su sannan kuma Sheikh Ibrahim Sheikh mai hula yana fatar alkhairi ga wannan taro jiki ne yayi nauyi shi sa bai samu damar halarta da kansa ba assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh
Allah ya kare mu Allah ya kare da wannan kokarin kuma ba kuma Allah ta'ala ya sa a ci gaba da wannan himma Allah ta'ala ya kawo da kai ko da yake bai yi nasara ne ko kuma da ke yi bai yi bai a e wannan ka tabbatar gaba ya tare da mota ba da ta ne dan Allah ya ji ku na a mota ke yi bai yi bai ne dan Allah ya ga a me jiwa ne ka baro ga ni na ci a insha Allah ta'ala da man da a tare da akwai a wakili na sai ba shi ga ban da wata da kuma shi da shi da shi da wannan ko da shi ne tana da shi ko da shi da shi da a bare to da su ne tana
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وآله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى يا مسلمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته dama an ce mun ci jar aka bari kuma ina ga duk abin da ya kamata a fada din an fada babban sakon da yake cikin wannan haduwa jamu cewa wannan musiba da ta jito a kasar mu kuma Allah ya sa aka dauko hanyar yanda za a ije wannan musibar to shine nake zaton ƴan uwa muka hada a nan dan kar a bari wato cikakken tawarwari zancen hukuncin wanda ya taba alfarma shugaba sallallahu alaihi wasallam din malamai sun fada kuma kamar da suka fada ijma'i ne babu wata mazhaba a cikin mazahib na musulunci wanda ba wannan ne hukuncin da suka bayar ba cewa wanda ya zagi annabi sallallahu alaihi wasallam kafiri ne kuma jinin sa ya halatta saboda haka abu ne wanda yake a hadan kam duk wani musulmi na kirki to wannan ita ce maganar sa wanda kuma ya fito da irin wannan aikin to kaga yana nuna cewa baya cikin wannan ayarin na jama'ar musulmi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama abinda malamai suka tabbatar wanda biya na cikin aikin littattafai nan duk malamai ne a zaune ba wai a kunje ma'ashar ko a saki irin wayannan miyagun nafuza ba a'a wasu kalmomi kamar da barista da kuma malamin da ya gabata da cikin bayanin kitabun shifa alƙaliyar ya faɗa cewa zagin ma da zaka yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba dai yake da sauran zagin mutane domin shi akwai kalmar da a sauran mutane ba za su iya zama zagi ba amma a haƙƙin sa sai ta zama zagi a kashe mutum yace alal misali maballin gassa sallallahu alaihi wasallam da mutum zai danganta shi zuwa rashin tsarki a sauran mutane yanzu kace wannan maballin rigarsa yana da dauka ai ba zagin sa kai ba yace amma a haƙƙin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ma an faɗa zagi ne kuma sai an kashe mutum to yaya kuma kun ji magun da ban magangaru irin waɗannan wanda harshe ba zai iya fahimta su ba annabin da sallallahu alaihi wasallam ba wai wasu kafirai ko wasu inda rubu ko wani wanda yake zalli ba a'a zababban zababbu ma Allah da ya ce saurara cewa shi wani abu na rashin ladabi a tare da shi ba a wannan al'umma bayan shugaba sallallahu alaihi wasallam wanda zaka faɗa shi ne sayyidina Abubakar shine sayyidina Umar ba su suka zo suka daga murya a gaban sa ba ubangiji yake cewa la tarfa'u aswatakum fawqa sawti nabi kuma sannan ubangiji ba wai kawai yana musu kashe shi kanci ba ya bada wani abu mai nauyi cewa an tabbata amaluku cewa wannan mai magana da ƙarfi a gaban sa zai iya jawowa fa aikin dukkan kuka ya rushe irin abin nan da hawaye ake cewa delete all wato kuma komai ya share wannan magana fa ba karamin magana bace ba irin aikin sai na Abu Bakar, aikin sai na Umar radiyallahu anhu, ba irin aiki na bane, ba irin aikin ka ba. Menene aikin nasu da Allah yake cewa zai rushe Badar, Hunain, Uhud, sa'id ibn Sa'id, ibn Ma'in, ibn Gadi, wannan abubuwan da ba su kai su ne aikin da Allah yake cewa in aka daga miya a gaban sa zai rushe. To ya ilahin alamiya kuma mummunan magana, yaya kuma zagi? Saboda haka alal haqiqa kamar da na faɗa, sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, amma ba na mai da abin da za a faɗa na hukunci sun faɗa. Kawai ni ma ina ƙara muryata akan ƴan uwa da suka gabata cewa fa yanzu inda abin ya gangaro shine mai girma gwamna da kuma abin da ya sama. Alƙali Allah ya saka masa da alkhairi duk wanda suka bada gudunmawa, kuma kamar da malam Bakari ya faɗa, wallahi sun ceto mu. Domin yadda aka faɗa ɗin nan da an yi shuru, to wallahi kowa a cikinmu nan sai ya saurari abu ta amsa zai ba wa Allah cewa an yi wannan abin kowa ya yi shuru. To saboda haka mai girma gwamna mu ne maka kyakkyawan zato, kamar da anan ana sanana ta an kira ka hadimul islami, watakila ma a cikin makadir na Ubangiji Allah ya san za a yi wannan abin ne a zamaninka, ya san cewa kuma kai ne ƙarshen wanda a nan garin za ka iya cewa ni ko a'a. Shi isa sai ya ƙaddara wasu bayansa suka riƙa kiran ka hadimul islami. To yanzu lokaci ya yi na wannan ɗaɗin tun da aka yi shi, to yanzu aikinsa zai zo. Kuma kamar da na faɗa, mune maka kyakkyawan zato, domin ni daga kyakkyawan zaton da nake masa da har aka zo wannan matakin ma. Domin watakila ai an yi wasu abubuwan a baya, in ba ku manta ba, ai ba yau waɗannan shakkiyan suka fara faɗan magana kan ma'aiki ba. Waɗanda suka yi a baya an taɓa kawowa kan wannan matattakalar? To saboda haka mune maka kyakkyawan zato, kuma kada ka tonarta kyakkyawan zaton da nake maka, ganin cewa har aka zo wannan gabar, to mune maka kyakkyawan zaton cewa ka nufi alkhairi. To muna fatan wannan zaton kai ƙoƙari ya garce, Allah ya ga kai, ya zama wannan shine zai zama maka alkhairin ma da ka zama gwamna. Domin ai daga cikin mutum bakwai waɗanda Allah yake lullube su da inuwarsa, inuwar al'arshi da al'ajama, akwai jagora adali. To akwai adalcin da ya wuce cewa yau ka zo ka kwato daraja da mutunci ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. Domin menene ba adalci? Adalci shine a ajiye wabu shayi fi mahallihi la'iqihi. To ne wannan mutumin da ya wannan kato bara, me abin da ya dace da shi a zartar da hukuncin da Allah ya akansa, hukuncin da manzon Allah ya akansa, hukuncin da duk musulmi suka yi kifaki akansa. Saboda haka in kai wannan adalcin, to watakila shi ne musabbabiyan ma da Allah ya kada kai gwamna don ya ji kanka. Kuma ba mai maka fatan Allah ya kaddara maka kai gwamna don wani abu kuma wanda ba shi muke fata ba. Domin idan wannan abin ya zo ya silihice, to kuma mai maka tsoron da za ka tarar a gaban Ubangiji. Amma mu mun fi son ya zama ka tsira mun tsira, kuma kullum addu'ar da muke maka kenan. Yanda ka faro din nan, Allah ya baka ikon direwa ya zama an zartar da wannan hukunci. Kuma kamar da ake taba dawo masu yin zancen yanci, to yanzu akwai wani yanci da ma ya ce ko ni din nan a zaga? Ni yanzu ƙuratta kalmin sahaji wallahi ban kai ba. Ƙuratta kalmin sahaji ba wai ce ne gaba ɗayan ba. To amma kowane ɗan ƙasa ma yanzu akwai wani yanci da ya bata cewa kawai ka zo ka ci mutuncinsa, kuma a ce ba za a taɓa ka ba saboda wai ana ƙara yanci. Mu ba mu da yanci kenan? Mutum miliyan nawa? Wannan maganar da ake yi fa ana magana ne da duk mai la ilaha illallah kirki a ƙasar nan. Duk mai la ilaha illallah ta kirki a ƙasar nan da shi ake, ba wani ɓangare kaza ɓangare kaza. To saboda haka an taɓa mun gaba ɗaya. Kuma mu in za a duba mu miliyan nawa yanzu aka taɓa yancinmu, sai a yi muƙabala da kuma shi wancan in yana har da yancin shi kaɗai, da mu kuma dukkan zumun kowane ɓangare na masu la'ilaha illallah. saboda haka ina fatan Allah ya bawa liƙirwa gwamnati da duk waɗanda ba su ce abin yanzu kuma yana gaban su sune kuma abin yanzu kansu to Allah ya ba su ikon su abinda Allah zai yaba muminai za su yaba da mu da su mu tsira dan yin wannan shine ceto Najeriya da ceto duniya kamar da malamai suka ce faɗa mutumar ana kai haƙewa Allah da ma'aikin Allah ba ran da za a zauna lafiya muna fatan Allah ya ba su iko su abin da ya dace Allah ubangiji ya mana maganin irin waɗannan musibu kada a kuma maimaita irin wannan a rayuwarmu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kalma ɗaya wacce tun a farko ya kamata in faɗa na zo ne da wakilcin gidan Kadiriyya saboda haka wannan magana da ne ina yanke ne da yawun ɗan Kadiriyya assalamu alaikum
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بينما من أقول الله سبحانه وتعالى دائما وأنم بيوا كما من تبتر تسير على قول الله سبحانه وتعالى جسيان ما ترمى من الله صلى الله عليه وسلم ما سويسا أكت متنجي amma Allah ya ce la tahasabuhu sharran lakum bal huwa khairul lakum a hakika wannan gurin Kadiriyya wannan daga Tijjaniya wannan Ahlus Sunna wannan Izala mu hada anan ya isa mu tsinkayar Allah ya nufi alkhairi a cikin wannan abin da ya faru ko ba zai tabar da mu ba saboda muna fatan Allah ya tabbatar mana da wannan alkhairin a hakika farin cikin haduwa a wannan wajen abu ne da kowane musulmi ina da rabo a cikinsa illa amma jajircewa ba ta kare ba waɗannan wanda ake magana mutum ya ce kansa human right ice arna dadi ice boko aqida ice ko me zai faɗa aƙalla in ke da gaske nake yi wannan kabarbarin da muke na gaskiya nake to kowaye mutum mu dau hukuncin sai na Abubakar da sai na Umar akan masu da mu dora masa abin nifi har abada duk wani da ya awar ɗan dan adam ka san mikin ka ne mikin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam saboda waɗannan mutanen dole musulmi su dauke su a mikiya kuma ba su ba sauraron maganganun su mutumin da ya yi manzon Allah kuma wannan magana sannan zai ga mana wannan to in dai da gaske muke kaunar manzon Allah da muke to Allah bai na mana bikiyan musuwa ne ne wala ta'rifan nahum fi lahnil qawl tibda baka ma sai ya bai na maka munafiki abu na uku wannan abin da muka samu wanda barin da yake faɗa cewa asbun qul ma har an yi hukunci wanda yake da muktafa me ya mana wannan shari'ar musulunci da Allah ya sa Allah ya kare mana ita ta zama tana cikin littattafan malamai ba a kundance ta ba da yanzu an yi amending din waɗannan bangarorin a ce a dokar ƙasar ma babu wani hukunci akan wanda zaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to da kawai ina nuna mana ne haɗarin kiraye-kirayen a kundance shari'ar musulunci a maida cikin wani kungi saboda duk sanda aka bari shari'ar musulunci wannan ba kai ba maganar mujawwala ba kai ba maganar muktasar ba kai ba maganar qur'ani ba kai ba maganar hadisi za a ce ka sashi na kaza sai ka san sashi na kaza sai ka sa kuma sanda za a sauya wannan abin ba ka sannan kuma abin nan za a kai shi a maida shi haka abin Allah ya kiyaye sai an maida shi turanci saboda daga sanda aka yi na shi turancin nan idan Imam Malik yana zaune ga kuma wani Ezekiel barista ne shi yake da haƙƙin ya fassara shari'ar da take ciki wanda za a ce wai ta musulunci daga sanda aka mai da wannan malami bai isa yi wata magana akan wannan ba ko kafiri aka dauko aka ba wannan za a ce zai yi maka shari'a ina ba za na tare da ni sau da aka mu fahimci kiraye kirayen kundance shara'ar musulunci da haɗar da yake ciki inda an yi wannan ina maimaita muku da a yanzu babu hukuncin mai yiwuwa babu hukuncin a kashe wanda zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a faɗa sau da aka mu kiyayi wannan kiraye kirayen duk abin da yake cikin wannan kundin da ake faɗa idan har na gaskiya ne akwai shi altattafanmu. Sharrin da yake cikin wannan kundin shi ne babu altattafanmu, shi ne za a iya zuwa wani kowa yi wasa da abin da ya ga dama a ciki. Saboda haka ya waje ba mu san wannan abin. Allah muna fatan wannan magana da na faɗa, Allah fatan Allah ya sa ta nemi mun uzuri a kan abin da na sani dangane da wannan doron magen da yake cikin wannan kundin. Ma'anar yin wannan kundin kenan musulmi su kiyaye kansu. Musulmi ya gane mutukar ake wannan mun yi sallama da shar'an musulunci a haƙiƙan lamari sai abinda munafukai da mikiyan Allah su ga damar bar mana a ciki kuma shi ma su ce su za su fassara me yake nufi. Zan ba ku misali a wannan kundin akwai maganar habana shayarwa. Idan mutum ya saki matarsa a musulunci ƙa'ida uwa ce da haƙƙin habana, amma habanan nan malamai sun yi bayani daga abin da musulunci ya nuna abu hudu uwa ce da haƙƙin kula da shi za ta raina kanta, shi ne cinsa da shansa da makwancinsa da kuma tufafinsa, amma tarbiyyarsa haƙƙin ubansa ne. Amma a wannan kundin ka kalla in ka samu fasarar turancin za ga an faɗa an ce feeding clothing, wanda feed ne ya haɗa ciyarwa da shayarwa, an ce accommodation, sai aka ce kuma and general well upbringing na child. Wannan kalmar general well upbringing na child za ta iya ba uwa tarbiyya ta kwace uba ko ba za ta iya ba ta ba, za ta iya ba ta. To amma ga yanzu magana da ake tare da ina cikin wanda suka rubuta wannan abu sai a ce lauya ne zai fassara, ni ban san wannan me take nufi ba. To abu ba zai bayi kenan. Saboda haka wannan wajibin duk musulmi ne duk inda ake wannan yunkurin kada su goyi bayan haka, kada kuma su yarda. Babu wanda ya fi musulunci neman a maganta ɓarna, amma ba ta wannan hanyar ba. Shari'ar musulunci ba abin da ya tauye ta illa gatan a tsaya a yi aiki da ita yadda ya kamata. Gashi mun gani misali da aka kwatanta yin aiki da ɗin gashi hukuncin musulunci wanda ya fi lokacin manzon Allah sallama shi ya rasa a yanzu. Amma wallahi aka kundince ta wata da siya zama babu. A ƙarshe a ɗan kwamalin Bakari ya yi magana wanda a magana tata ya yi magana cewar da Muhammad Yusuf da Malam Jafar haka suke. To ba haka suke ba. A haƙiƙan lamari kowa ya san ni a nan wajen gaba ɗaya ba na jin da zai iya ce min ya fi na sanin Jafar. Kuma alhamdulillah tun da ya mutu ba na wata jiban mafarkinsa ba, Allah shi ya san ni. Saboda haka Muhammad Yusuf, amma ban san Muhammad Yusuf ba sai bayan an nuna shi a Al Jazeera cewa an bindige shi. Saboda haka inda aka ce da Jafar sai na san shi. Idan kuwa mutum ɗalibi ne, ɗalibin ya fantare wannan abu ne babu karen da babara ba, kowa yana da fantaren ɗalibi. Saboda haka babu abin da ya haɗa shi da shi. Allah subhanahu wataala muna fatan Allah ya ji kan Malam Jafar, kuma bala'i da Muhammad Yusuf ya jawo musulmi Allah ya mana magani. Amma bambancin tsakaninsu ya bambancin sama da ƙasa, babu abin da ya haɗa. Jiddika wannan maganar mun san dama ba wani nake magana Malam Bakar ba, amma duk wanda ya je garin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ki kuma dace da samun wani abu na rabon karatu to sunansa kenan a duniya. Kuma duk wani musulmi sunansa kenan, musamman in za a zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya motsa. Saboda ko koma ka yadda kai ma irin Jafar ne, ko karka yadda mutakana la ilaha illallah a wajen turawa da ɗan koransu kai ma aƙalla potential terrorist ne. Saboda haka mu san wannan, Allah subhanahu wataala ya mana jagoranci. Amma ina ƙara kuratar da musulmi su kiyayi kundance shari'ar musulunci. In an kundance ba za mu ƙare irin wannan taron mu gode wa Allah a kan aiki da shari'ar sa ba. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Ina nuna godiya ta musamman ga dukkan manya-manyan malamai da shehunai da wakilai da suka zo daga wurare daban-daban da jami'an tsaro masu uniform da waɗanda suke ba su da uniform. Duka muna muku fatan alkhairi da kuma fatan Allah ya mai da ku gidajen kula da lafiya. Dan uwa Sheikh Dr. Ali Yunus Abu Idris tun a farko ya yi bayanin makasudin haɗuwarmu a wannan wuri. Mun haɗu ne don mu soke nauyi da Allah madaukin sarki ya dora mana cewa in an yi ba daidai ba mu faɗa cewa ba daidai aka yi ba kuma mu ba da shawara. Allah ya sani matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a wajenmu ya wuce lissafi, ba za mu iya kididdige shi ba, ba za mu bakinmu ba zai iya magana a kansa ba, amma an jefa mu cikin tashin hankali, an jefa mu cikin damuwa, an jefa mu cikin wayo Allah ne ya so. Lokacin da muka ji wannan mummunar magana ta batanci da cin mutuncin Annabi sallallahu alaihi wasallam ta fito daga bakin wani zindigi mai sifa ta ƴan wuta, muna fatan Allah ya mana maganinsa da shi da makamantansa da na fili da na boye. Annabin rahama sallallahu alaihi wasallam kamar da malamai suke bayani an saka masa alkhairi shine afdalul khalq. Hadihi aqidatuna, wannan ita ce aqidan mu kuma zamu faɗa. Ba mu da wanda ya fi Annabi sallallahu alaihi wasallam. Manzo Allah ya tsawa last card. Shine abu na karshe da muke da shi, wanda in an taba shi to an je an taba mana makura. Komai muna iya yin hakuri akan sa, amma ba ma iya hakuri akan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuma muna sanar da duniya ta ji cewa idan har mutum yakan zo ya mutu akan duniya to ba ana mutuwa akan lahira. Ina a ran bakin ba su bi ga baki daya, wallahi jinin mu gaba ɗaya zai iya ɗigewa gaba ɗaya. Kada ku ɗauka wannan maganar ta wasa ce ko ta hira ce. A shirye muke wallahi mu bar duniya akan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gobe ta yi nisa. To taba Annabi taba mu ne, taba Annabi taba mutuncin mu ne, taba Annabi taba addinin mu ne. No going area ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Shine afdalul khalq. Shi yafi kowa a cikin hadisi sallallahu alaihi wasallam. Khatamun nabiyina wa imamul mursalina, shugabakin annabawa, shugaban manzanni, wanda imanin bawa baya inganta hatta yu'mina bihi, har sai ya imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wa yashhad bi nubuwwatihi, kuma ya shaida cewa annabi shi annabi ne. Ba a yi hukunci ranar tashin kiyama sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi ceto duk duniya da baki daya. Allah ba zai bada hukunci ba sai annabi ya yi ceto. Matsayinsa sallallahu alaihi wasallam shine zai ceci duniya gabaki daya, hatta ta mutu ta huta nan aljanna ya tafi aljanna. Ba wanda zai shiga aljanna sai al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sun shiga aljanna. Shine sahibu liwa'ul hamdi, shine sahibu maqamil al-maqamil mahmud, wanda yake da wata tuta yace idan an kira sallah
ku yi min addu'a, ku roƙon min Allah tabaraka wa ta'ala ya bani wani matsayi da daraja wanda babu wanda zai samu wannan matsayi da daraja in ba wani zababban bawa ba. Wa arju an akuna ana huwa, ina fatan zamani shine wannan mutumin, shine wanda in ka zo kiran sallah za ka roƙar masa wasila da fadila sallallahu alaihi wasallama. Shine mai tafki, shine mai ainihin wato kwai da ake zuwa a sha ruwa bayan an sha kishirwa ranar tashin alkiyama. Shine imamun nabiyina wa khatibuhum, shugaban annabawa, kuma shine khatib dinsu. Shine zai ce tu annabawa gaba daya, ummatuhu khairul umami, al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce mafi alkhairi a cikin al'umma gaba daya. Afdalul khalqi inda rusuli ثم النبيون ثم الصديقون ثم الشهداء ثم الصالحون ودند سفك فسك فقوة أوجن الله عند الله الرسل ودسون من ذنن الله سنن سيكما شهيدي أي سي صديقي سي شهيدي سي صالحي وانديرا كمن ذن الله يا سلك صالحا باي يا سلك شهيدي يا سلك صديقي يديك أرشي يزاك النبي صلى الله عليه وآله وسلم وانت شيني نكرش وجن فلدا ماذا الله صلى الله عليه وآله وسلم ينا لدرجة دبا كم بذيك يا فتابا شيسا ما لمسك تبياني الله تاكم صلى الله عليه وسلم وكل شيء وانت يزاك النبي هو يحيبا عن النبي هو يتمزنش عن النبي هو يتم درجة عن النبي هو يبت وتم غنى da za ka taba annabi sallallahu alaihi wasallam shine a kashe shi a kammala da shi a gama da shi gaba daya. Wannan shine abin da muka yi ittifaki muka yadda da shi. Muna kira muna gaya duniya ya kamata a sani cewa wannan haƙƙinmu ne na gaba daya. Haƙƙinmu ne sai an dauki mataki akan wanda ya zagi annabawa. Idan ba haka ba, kamar kun bude wata kofa ne na cewa a tayar da hankali ko a yi ta da rikici da fitina a cikin al'umma. Wanda zaman lafiyar shi ne a yanke masa hukunci a wuce wurin a huta kawai, kar a bude kofa wani ma ya zo ya daɗa maimaitawa. Muna jaddada wannan, muna maimaitawa. Ina da kiraye-kiraye kamar haka. Bayan ainihin wato goyon baya dangane da abin da ƴan uwa suka faɗa, abu na farko shi ne dangane da ƴan jarida. ƴan jarida musulmi, ya kamata ku ji tsoron Allah, ya kamata mu ga aikin jarida na musulunci a wannan lokaci. Yau inda wani mutum ɗaya aka taɓa ko aka yi wa wani abu bai kai ya kawo ba, da kun cika duniyar nan gaba ɗaya da maganganu. Aina islamukum, ina musuluncinku ya kuyan jarida musulmi, ina gudunmawarku, ko kun ɗauka cewa haƙƙin malami ne kaɗai ya yi magana a kan taɓa annabi? Idan an kira alƙalai, in an kira lauyoyi, in an kira waye, dole mu yi magana akan ƴan jarida, don su ne suke ɗaukan maganganu suna yaɗa su a duniya, kuma in suna so su yi publicizing magana su yaɗa ta, ta samu karɓuwa ko ta samu illa ko nafsaran, suna da hanyoyin da suke zo. Muna kira gare ku, ku ji tsoron Allah, kada ɗan jarida ka je ka gamu da manzon Allah da wace fuska za ka haɗu da shi ya ce an zage shi baka ba shi dariya ba. To muna so mu ga tasirin wannan a cikin jaridunku. Muna kira ga iyayen mu, sarakuna, iyayen gida, mun ji shiru. Muna kira ga sarkin musulmi, Allah ƙara girma da daraja, sarkin musulmi. Harka ce wannan islamiyya, wannan magana ba mu ya kamata mu yi ba. Muna so ko a rediyo mu zo mu ji an yi magana Allah wajen rede wannan abin da aka yi. Rawaninku na musulunci ne, kuma Allah ya ba ku girma da ɗaukaka ta dalilin musulunci. Musuluncin nan shi ne ya fi ganin girmanku da darajarku sama da duk wannan adam. So muna jiran gudunmawarku. Yanzu malami da ya saukai gama ya ce taɓa manzon Allah taɓa kowa ne. So muna so mu ji meye gudunmawarku, me kuka ce, an yi wani taro a kai, yaya ma za a magance faruwar wannan matsalar a cikin al'umma? Babu abin da yake da barazana akan zaman lafiyar al'umma irin zagin annan Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Muna kira ga ƴan fundamental human rights, masu magana akan ƴancin ɗan adam. An yi magana, an faɗa, haƙƙi ne mu gaya muku gaskiya, wallahi tallahi kada albashinka na 35,350 ya sa ka ridda a garin nan. Mun ji wani yana faɗa da sunan wannan kungiya ta ƴancin ɗan adam a lokacin da aka zagi mahalici wato ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yana ba wa gwamnati umarni, cewa umarni yake ba wa gwamnati ta ciki wannan mutumin saboda ɗaure shi ko taɓa shi taɓa ƴancin ɗan adam ne, musulmi ne sallah. Mun yi wata da ta fito ta yi magana da sunan lauya ko na makamancin wannan, ita ma ta toma nata tsoyon bakin mai wari ta faɗa abin da za ta faɗa. Allah wadare da irin ku, amma muna miki addu'a Allah shirye da ke. Idan har wani mutum guda ɗaya yana da wani ƴanci ko yana da daraja ko yana da kima, akwai wanda yake da ƴanci da daraja sama da ƴancin Annabi Muhammadu, shi ba ƴancinsa ba nasa shi kaɗai ba ne, nasa na sahabbansa na iyalan gidansa na al'ummarsa gaba ɗaya. Kai manzo Allah ba shi ne al'ummarsa ma gaba ɗaya, akwai al'ummatu ummatu da'wa da ummatu ijaba, duka gaba ɗaya al'ummar manzo Allah ne, da musulmi da kafirai gaba ɗaya duk al'ummarsa ne, kuma yana da haƙƙi a kansu. Sai dai akwai wanda suka amsa kiransa, akwai wanda ba su amsa kiransa ba. To idan har in ba tsabar rashin hankali da rashin ganewa ba da rashin tunani ba da tsabar yin aiki wa wasu, kana yi wa wasu aiki ba kamar san suwaye ba, ga lokacin da za ka zo ka ba da gudunmuwa ka fito, ai wannan shi ne ƴancin da ya kamata a bi kadunsa. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, za mu yi ta yaƙi mu yi ta fama sai an neman masa da ƴancinsa da haƙƙinsa, shi ma ɗan adam ne, shi ma human being ne, ko ba ka bani shi ma human being, tunda you are fighting for human rights, shi ma manzon Allah human being ne, shi ma ɗan adam ne, to shi ma yana da rights ɗinsa. Kuma malamai sun faɗa haƙƙin manzon Allah da yana raye da yana mace ya ba duniya sallallahu alaihi wasallama duk ɗaya ne haƙƙinsa yana nan, ba za a ɗauki ainihin wato wannan haƙƙi ba. Kuma abun mamaki a garin nan ba, a garin nan, a garin nan, a garin nan ba ta zo majalisa ba ta dokoki ta zauna a kan hukuncin wanda ya yi faɗe, aka kama shi ya yi faɗe a fiɗe shi aka faɗa, sai da malamai suka zo suka yi ta wa'azi suka yi ta hutuba suka yi ta bayani, aka ce a daina ba hukuncin da ya dace, akwai provisions na wannan a cikin musulunci da yawa, amma human rights tafi suka ce yayi daidai a fiɗe shi duk wanda ya faɗi. A wannan satin da ya wuce fa wani alkali ya yanke hukunci wa wani dattijo mai shekara 60 hukuncin kisa saboda yayi faɗe wa jarinya. Dan human rights suka tafi suka ce daidai ne. Kuma a wannan garin da ya alkali ya zo ya yi hukunci ya ce wanda ya zagi manzon Allah ya ji mutunci manzon Allah ya mata manzon Allah a rafe shi, ƴan Umar Rai suka ce ba su yarda ba, me kuke yi? Billahi alazim ƴan Umar Rai din nan idan ba ku shiga taitayin ku ba wallahi tallahi za mu zuba da mu da ku, wallahi kada wani ya taɓa tsammanin a taɓa musulunci za mu yi shiru, wallahi ba za mu kyale ba, wallahi muna ce da muku ba za mu taba bari ba, ba za mu kyale ba. To sunan wannan magana shakiyan renin hankali da rashin mutunci. Kuma ku yi ta magana duk mun san ku, muna kallon ku, ai ba da kuna neman siyasa wata rana ko kana neman kansila, billahi azimu ko mai sharan uwar ku ba za mu nan bari kai ba, za ku zo ku nemi wata kujera ko wani matsayi, ai duk kowa mun san tarihinsa muna kallon sa, lokaci ne ku yi abin da za ku yi. Lauyoyin sun yi bincike a kan wannan hukunci da aka yi, alhamdulillahi suka ce alkalin nan ya yi ƙoƙari ya bi duk wata ƙofa da wani mai suka a zamanance zai yi suka ya toshe ta, duk wani mai turanci da zai wani turanci ba magana, ka ce ana cewa shari'ar ba ta yi ba, sai dai a magana a filin. To ko an yi a filin ɗin muna nan muna jira mun zuba ido, kuma ba za ku kai labari ba, muna nan muna zuba ido ba za ku kai labari ba. Kuma abin mamaki me ma abu ta da hankali da damuwa a cikin ko musulmi yake, yau da wani ne aka same shi a kudu ko a wani abu a samu wani ya zo da doyen bakin su shi ne mana magana, a cikin musulmi fa yake shi ma yana da awar wani yana sallah wai, to me abin ta da hankali dan an tashe shi daga aiki, a sallame shi akan mana a wuce gudun kurin shine zance na gaskiya. Sannan abu na gaba shine lallai muna kira ga hukuma, muna kira ga hukuma kamar yadda Faris ya yi bayani da malamai suka yi bayani. Duk wannan abin da muke ce ba kuna ji ko magana mai magana surutun wani a gidan rediyo ko a Facebook ko a WhatsApp ko na ba ta tasiri. Babban masu magana ita ce hukuma. Gwamna shi yake da daman ya rattaba hannu akan hukuncin kashe wannan zindiki inalle. So muna kira ga gwamna bayan yabo da aka yi maka na alkhairi na hadimin Islam, to lalle a yi mana hidimar musulunci. Ba hannu za ka sa ba, har kafafuwa ka rattaba a cikin cewa sai sai an yi wannan, har kafa ka saka da mamiya, babu abin da zai same ka sai ɗaukaka da daraja. Amma wallahi idan ba a sa hannu a kashe wannan ba, bai girma gwamna. Muna da wato akwai shakka akan wannan sunan na khadimul islami, dan babu hidimar musulunci da ta wuce kare manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama. Ko kuma yadda malamai suka yi ta faɗa suka yi bayani, wannan lakcin ba a gama ba, akwai wata za a daɗa haduwa, za a daɗa yin dajiya a can a gwammaja insha Allah tabaraka wa ta'ala. Kuma muna nan muna jiran ku ƴan uwa masu rubutu a WhatsApp da Facebook, ku tarbuta ra'ayinku dan ana so a ji ra'ayinku, a ji yaya ku ta faɗa, ku ta magana. Wani ɗan BBC ya zo yana hira da ni akan kan lafiyar ra'ayinka akan wannan, shi ni har ta zo ka tambaye ni ra'ayina akan wannan abu, so kake yi ka taɓa min imani na. Ai maganar ma a tambaye ni wani ra'ayi, akwai wani ra'ayi, ai ra'ayi shi ne kudin a tashe shi daga aiki akan malaki ne wannan sai dai shi ne hukunci. Da ƙarshe ina faɗa kamar yadda wani mawaƙi yake faɗa, ilayka rasulullahi minna taqiyatan wa salla alayka al-abid al-mutahajjid fa anta rasulullahi hadin wa mu'tadin نبي الهدى للأنبياء مؤيد وقد قال حسان وفي الشعر شاهد يتي تجدده الأيام ينوى وينشد أغر عليه في النبوة خاتم من الله مشهود يلوح ويشهد وما جاء يدعونا بغير دلالة ولكن بآيات تدل وتشهد. ذكر شيء من سوى من ذا الله صلى الله عليه وآله وسلم mun sauke hukunci ko mun sauke nauyinmu ya Ubangiji tabaraka ta'ala akan wannan annabi namu. Ya Ubangiji ka dau matakin da ya dace akan wanda suka yi wannan ta'addanci. Ya Ubangiji ka bawa shugabanninmu korin ƙarfin gwiwa da ƙarfin hali da ƙoƙari da dacewa su zartar da wannan hukunci. Ya Allah mun sauke nauyinmu, ya Allah mun sauke nauyinmu, ya Allah mun sauke nauyinmu. Allahumma fashhad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Allah ta'ala ya saka wa malamanmu da alkhairi da fatan tambaya ita kamar yadda aka yi bayani. Fatanmu Allah ta'ala ya yi mana dukkan damuwa, Allah ya amince da mu a kasarmu, ba mu zama lafiya irin waɗannan cikinmu. Allah ta'ala ya nuna mana karshensu ya yi mana. Allah ta'ala dukkan damuwa da ke wannan ƙasa Allah ka ya yi mana. Waɗannan mutane Allah ta'ala ka shirya su har masu shirya ne, ka yi mana maganin su idan ba za su shirya ba. Kamar yadda aka bayyana akwai haduwa a matsalolin yau suna ranar talan da bai da mafi ruwa isha insha Allah domin kammala wannan mafi ko jaka ba ku ba za a je na tunatarwa da jan hankali ba har sai lokacin da al'ummar musulmi suka ga an tabbatar da wannan hukunci hakan zai kwanta sako ya ita ga dukkan shugabanni. Allah ta ala ba su ikon tabbatar da adalci. Subhanakallahu rabbana wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.